إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar yanzu wato safiyar juma'a daidai karfe 11 saura minti 13 na safiyar ranar juma'a wadda ta daidai da 27 ga ramadan hijira na da 1421 wanda ya daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2000 kamar yadda mata suka ji mun gayyace su dangane da ainihin wato wa'azozi da muka ce za mu shirya a wannan masallaci aljami'u salafi da ke nan muciya sabon garin Zaria, Allah cikin ikon shi ya ainihin ba mu damar amsa da kuma ainihin wato cika wannan alƙawari. To muna miƙa godiyar mu ta musamman ga Allah da yau juma'a da gobe asabar da jibi lahadi su ne ranakun da muka aje waɗannan laccoci ko wa'azozi za su gudana daga ƙarfe 10 muke fata insha Allahu za a rinƙa zuwa 12. Tambayoyi za a rinƙa yi wasu a rubuce, kyakkyawar rubutu kuma tambayoyi muke fatar insha Allahu abubuwan da za mu tattauna suna da dama, shi yasa wasu za su rinƙa shiga cikin wasu. Amma gaskiya yau ina so zan yi mana magana ne dangane da hukumul jalbab fil islam, wato hukuncin suturar mace a cikin addinin musulunci. Sutura anan da nake nufi ba sutura da ake daurawa zani da taguwa da kallabi, ba waɗannan ba, a'a suturar da mace za ta sanya wadda take ta musulunci ta iya ainihin fita waje da su. Gaskiya waɗannan su ne maganganun da zamu yi a yau insha Allahu ta'ala. Muna kuma fatar za mu bibiyi nassoshi na Alƙur'ani da hadisai ingantattu da kuma abubuwan da suka zo na daga ayyuka ko zantuttukan sahabbai da tabi'ai da manyan malaman musulunci. Muna masu kawo dalilai tare da littafan da suka fitar da irin waɗannan maganganu da kuma bayani dangane da ingancinsu. Waɗannan bayanan insha Allahu ta'ala kasancewar mun samu wani babban malami ya gabace mu a haka, shi ne za mu yi amfani da littafin shi mu tsamo kaɗan daga abubuwan da ya rubuta. Wannan malami shi ne sanannen malami da aka sani a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi. A cikin littafin shi mai suna Jilbabul Mar'atil Muslima fil Kitabi was Sunna, wato suturar mace musulma a yadda ya zo a Qur'ani da ainihin Sunna. Asalin wannan littafi na shida sunan shi Hijabul Mar'atil Muslima. To ma'anar hijabi shine wannan da mata ke sawa su rufe iya sama. To jilbab ko yana daukan ma'anar dukkan sutura ne. To dan haka shi kanshi malamin ya dawo ya tabbatar da wannan suna ga ainihin littafin. A cikin Al-Qur'ani Allah ya tabbatar mana da cewa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. Allah yake magana da matan annabi da ƴaƴan shi da kuma matan duniya baki daya. Allah yace mata ku zauna a gidajen aurenku, ku zauna a dakunan mazajenku. Wala tabarrajna, kar ku sake ku rinka fita tabarrujal jahiliyatil ula, irin fitar maguzawan farko. Me yake nufi da fitar maguzawan farko? Shine fita ba kan gado, da inda ya kamata da inda bai kamata ba ke ce za ki je, da wurin tsegumi, da wurin gulma, da wurin ziyara, wuraren da suka halatta da waɗanda ba su halatta ba, da kuma ainihin fita ba a irin sutura ta addinin musulunci ba, da kuma fita ba da sanyewa ko yarjewan mai gida ba. To Allah ya ce wa mata su haƙuri su zauna a ɗakunan mazajensu, kar su rinƙa fita irin yadda matan maguzawa na farko ainihin suke yi. Wannan aya tana nuna mana wajabcin mace ta lazimci gidan mijinta. In har za ta fita, to sai dai ainihin da bukata,
To da wannan ne muke cewa ashe alqur'ani bai hana mace ainihin fita ba, amma ana duban menene zai kai ta ga fita. Za ta je makaranta ne, za ta je ziyara iyayenta, za ta je ta'aziyya, za ta je gaida ƴan uwanta. Waɗannan abubuwa ne wanda shari'a ta nemi da a yi su daidai ne. To amma za ki fita gulma ne, za ki je neman fada ne, za ki je jiyo tsegumi, za ki je, to duk waɗannan abubuwan kan babu shakka musulunci bai amince da su ba. Amma al'amarin da ya zama ya tabbata abu ne wanda shari'a ta farlanta miki, kamar sadar da zumuncin ƴan uwanki, iyayenki da makamantansu, wannan babu shakka akan babu wanda ya isa ainihin ya hana ki. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine manyan malamai suka tsaya suka bibiyi nasoshi na alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai suka ce in aka dubi nasoshin alqur'ani da hadisai za a ga cewa bai halatta ga ƴa mace ta fita waje lallai sai ta cika sharuɗa guda takwas game da nau'in tufafin da za ta sa. Shi yasa mata sai ku gane wannan, duk wanda za ta fita sai ki dubi suturar da zaki sa tun daga taguwa da wannan ainihin hijabi ya cika waɗannan sharuɗa guda takwas, ko kuwa babu ita doguwar taguwar hijabin ne zaki sa dogo, shin ya cika waɗannan sharuɗan? To ga dai abubuwan da malaman suka ce: isti'abu jami'il badani illa mastusniya, wajibi ne dukkan hijabi, dukkan jilbabi, dukkan lillibi, duk suturar da mace za ta sa ta fita sai ya rufe dukkanin jikinta baki ɗaya, sai dai abin da Allah madaukakin sarki ya togaciya a kai, ko kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya togaciya a kai a ainihin cikin sunnar shi ingantacciya. Abu na biyu, mala ya ce Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, yadin da zaki hijabi ko jilbabi ko riga kar ya zama shi kanshi ado ne, kar kuma ya zama akwai ado a jikin shi. Kar ki je ki ɗauko yadi mai ƙanƙareren ado, yadin da yake da kwalliya, wanda yake da ado a jikin shi, ki yi hijabi ko jilbabi da shi. In har kika sa wannan, to bai halatta ki fita ba. Abu na uku, an ya kuna safiqa la yashifu, wajibi ne wannan tufafi da zaki sanya ke mace, matar aure ce ke, budurwa ce ke, bazawara ce ke, dattijuwa ce ke, ya zama tufafin nan yana da kauri, ba shara-shara ba ne yadda za a rinka ganin ƙarƙashin jikinki. Wajibi a kiyaye wannan. To a nan na ce hadda tsohuwa, hadda dattijuwa, hadda bazawara, hadda budurwa, don kusan addinin musulunci yana da ƙa'ida ita ce li kulli saqitatin laqita, kowace tsintuwa akwai mai ɗaukar ta. Yadda ke kike ganin wance ai budurwa ce, ita ce za a yi sha'awa, ita ce ya kamata ta rufe jikinta, ke kina ganin ke tsohuwa ce, wanda dattijo na nan gefe guda yana ganin shi da zai samu wannan asirin shi ya rufe duniya har kiyama. To shi yasa kin ga zaki sa hijabi, zaki sa jilbabi saboda irin waɗannan, domin shi yana ganin ki a budurwa kamar yadda saurayi yake ganin wance a budurwa. Haka wanda take budurwa, hijabi da jilbabi ba an ce fa sai lalle mata aure ba. Haka wanda take bazawara, duk wanda ta balaga, ƴaƴa ƙanana waɗanda ba su balaga ba, su ma shari'ar musulunci ta kwadaita a rinka lazimta musu sanya hijabi in za su fita. Ba dan gobe dan su tarbiyantu akan haka, su taso a cikin ainihin wato ganin cewa wannan ita ce sutura wadda ta zama wajibi kadai mace ta sa an za ta fita. Kwatan kwacin yaro zai tafi primary school a kasashen da ake sa uniform, lalle zaki ga sai ya sa uniform din nan, shi kanshi in uwar bata sa mai uniform ba sai ya tuhuma ai zan tafi makaranta, ki sa min uniform, ki sa min kayan makaranta. Haka ake so ƴaƴa ƙanana a sa musu ainihin wannan ya zama cikin tunanin su. Aikenta za a yi ta siyo magi, ta siyo manja, za a aike ta ne dan nan ta fita duk inda za ta fita, ko wasa za ta fita can waje, sai a ce ta sa hijabin dan a saba mata don ya zama tarbiya. Abu na hudu, shara'i na hudu, an yakuna fadfadan ghayra dayyiqin, shi hijabin da zaki sa ko jilbabi ko rigar da zaki sa, wajibi ne kisa ya zama banga-banga haka, yayi yawa, yayi miki fadi, yayi yalwata a cikin wadatuwa, ba ya tsuke yadda za a rinka ganin karin kwankwasanki ko kuma karin nononki ko kuma makamantan haka ba. A'a, wajibi ne ya zama yana da alawus, yana da yalwata yadda zaki ta yawo a ciki. ma'ana yadda duk inda kika juya jikinki babu yadda za a ga karin jikinki ya juya a ciki in kaurinki ya kama kamar inci 30 sai tele ya sa miki inci 60 ko 70 anninka ya zama irin ku biyu za a zuba a ciki to ke kadai ki ta yawo a ciki to haka ainihin ake so shi yasa ba kayan ado bane mata sahabbai da aya ta sauka akan cewa a sa jilbabi a sa hijabi a rinka lullubi in za a fita wata ma zanin gadanta ta yayi mu kowa da ya san yadda zanin gado yake da dauda ne ganda ganda ne gashi nan da geza ne da geza da sai kawai sai ku ga matan sahabbai sun je an dinka musu hijabi da shi aka ce in ka hange ta daga nesa sai ma ka ce kamar bukka ce shin gaba take yowa baya take yowa ba ma ka iya gane ta saboda ta lullube jikinta rip to abinda addinin musulunci yake neman mu da shi kenan shar'i na biyar Allah ya kuna mubakharan mutayyaba kada tufafin da zaki fita da shi ya zama an sa mishi turare ko irin turaren da ake hayaki da shi aje a tara haka karki sa kar kuma ki kawo turaren fesawa ko na shafawa ko kuma duk wani abu mai daukar kanshi irin wannan dan akwai man shafawa wanda matan manyan mutane in ta sanya wannan man shafawa ba ma sai ta sa turare ba saboda kanshin shi to duk karki fita kina irin wannan kanshin sannan sharadi na shida Allah yushbihu libasar rijali karki sake ki dinka hijabi ko jilbabi ko tufafin da zaki fita da shi yayi kama da ainihin tufafin mazaje kake haka wa so ake ko takalmi in ya zama da kin sa za a gane wannan takalmin na maza ne zamu zo mu ji sahabbai suka ce bai halatta ba takalmi wannan haka kalar yadin inda zaki sa wani yadi wanda da an ga irin wannan yadin an san na maza ne da an ga irin wannan dinkin an san na maza ne da an ga irin wannan shiga an san shigan maza ce karki sake ki haka abu na bakwai Allah yushbiha libasal kafirat dinkin da zaki ko yadin da zaki sa ko hijabin da zaki ko irin suturar da zaki sa ki fita yake musulma mu'mina karki sake yayi kama da tufafin mata kafirai karki dinki irin na kafirai sannan sharadi na takwas wanda shine na karshe suka ce Allah ya kuna libasa shuhura kar wannan tufafi ya zama tufafi na shuhura me yake nufi da tufafi na shuhura shine kije kina da hali da zaki iya dinka tufafi hijabi wanda ya kai darajar mace irin ki kece hajiya wance ko kece malama wance ko kece doctor wance ko kece professor wance kina da halin ki dinka tufafin da zaki fita da shi hijabi mai daraja kaza kamar naira 500 yadi ko naira 200 ko naira 80 sai ki je sai ki kwaso wani mai ainihin wato arhatsiya na naira 25 sai ki zo gashi kina da halin ki saya sai ki sai wani mai arhatsiya wai ki sa dan da an ganki a ce kai wance bai wa Allah ce aka ce wannan bai halatta ba tufafin shuhura kenan na bangare daya bangare na biyu ko kuma kije ki sa na kece raini mata suna sanya hijabi 1000 naira 500 700 ke kuwa sai ki zo da hijabi na naira 1,000,000 ko 2,500,000 saboda ke ce matar gwamna ko mijinki ne director ko mijinki ne engineer ko mijinki ne doctor ko mijinki wane ne a'a sai ki sanya daidai da wanda ya zama in kika shiga cikin mata ba za a ga cewa wance ta gama kece renin hijabi ba ka kafse ki sa wanda yake za a gani aga ke dai kam baki kaskantar da kanki ba ke kuma baki nuna alfahari da jin kai ba to waɗannan sharuɗa guda takwas malamin nan ya bi su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi yayi sharhin su yana mai kawo alqur'ani yana mai kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu da kuma zantuka da ayyuka da fatoyin malamai tun daga sahabbai hatta bi ai mazajensu da matansu kuma alhamdulillahi shi ya ciri tutar hadisi a duniyar nan a yau da muke magana ko a wannan zamanin da muke magana don haka babu shakka duk wani hadisi da zai hujja da shi sai ya bibiye shi ɗaya bayan ɗaya ya tabbatar da cewa ya inganta matukar bai inganta ba zai bayyana shi da kanshi cewa wannan hadisi bai inganta ba don haka ba za a yi hujja da shi ba a takaice malam yace sharadi na farko din nan dama aka ce isti'abu jami'il badani illa mastusniya dole ne matar duk da za ta fita ta lullube dukkanin jikinta baki daya sai dai inda shari'a ta to gaciya akan cewa ba lallai ne sai an rufe ba sai yace fa huwa fi qawlihi ta'ala fi suratin nuri wannan yazo a cikin suratin nuri aya ta 31 Allah yace wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna kace wa mata mu'minai in dai suna jin tsoron Allah su rinka rintse idanuwansu su daina kallon mazajen da ba nasu ba wa yahfazna furujahunna kuma su ainihin wato tsare farjin su kas su sake namijin da ba mijin su ba ya sake sadu da su matar annabi ibrahim na daga cikin hanyoyin da ta bi ta roki Allah madaukakin sarki saboda tsare farjinta da tai imam al-bukhari ya ruwaito hadisin ta haka ce annabi ibrahim ya shiga wani gari bakunta nan da nan sai ƴan rahoton sarki suka je suka ce ranka ya dade wani mutum mai suna ibrahim ya shigo da wata mace duk matan garin nan basu kai ta kyau ba basu kai ta sura basu kai ta suffa ba kaza 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 nan da nan yace aje a kawo ta aka je aka kawo ta da ya ganta lallai shi da kanshi yace kai wannan mata ta kai yadda ta kai nan da nan ya rufe daki da ita ya tayar mata da yake baiwa Allah ce nan da nan aka ce ta tashi ta kintsa alwala ne ta tashi ta yi sallah raka'a biyu nafila ta daga hannu ya Allah madaukakin sarki saboda imanin da ne da kai nai imani da manzanka annabi ibrahim kuma tunda nake na tsare farji na wani da namiji bai taba keta alfarmata ba ya Allah ina roƙonka kaka bada dama akan kafirin nan ya ci min mutunci nan take sai fadi ya suma yana shasheka yana harba harbi kun ga baiwa Allah yanzu ta roki Allah shi yasa duk halin da kika samu kanki a ciki ba rudewa zaki ba ihu wayyo Allah shure shure buge buge wallahi ba zai miki ba koma ga Allah kije amman yujibul muttarra idza da'ahu Allah shike amsawa mutumin da ya shiga halin kunci annabi yunus da kifi ya hadiye shi wayyo Allah yayi ihu yayi na shiga uku wannan ihun ka banza ne sai ka koma ga Allah da ya koma ga Allah mai rinka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina addu'a zikirin da ya rinka yi kenan ya rinka cewa Allah ba abun bautawa da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka ya Allah ni ina daga cikin azzalumai na zalunci kaina na tuba ka gafarta mini sai Allah madaukakin sarki ya wanzar da shi da ran shi ku duba a cikin kifi a cikin teku kifi ya hadiye shi amma yana nan da ran shi yana cikin kifin amma bai rude ba sai ya natsu mumini haka ake so sai koma ga Allah sai Allah yace walaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna wallahi ba dan annabi yunus ya kasance yana tasbihin nan ba da ya zauna a cikin kifin nan har kiyama ta tashi da cikin kifin zai zama mai kabari amma da yake yana tasbihi fa sai wannan kifi ya ji ainihin yunus ya zama mai kamar kari a cikin shi dan haka sai kasa zaman lafiya sai da yazo gefan teku ya amayo shi waje shi yasa ƴan fashi da makami ne suka shigo muku a ƴan yankan kai ne suka kama ki wasu ƴan daukan amarya ne masu satan mata su je su lalata da su duk halin da kika samu kanki a ciki koma ga Allah ita zikiri su kuma su ta iskancin su ke kuma ke ta zikiri ki ga yadda Allah yake gaggawa aiki amma in kika manta da Allah shikenan sai zama nasullaha fa nasiyahum anfusahum kin manta da Allah kin yi watsi da Allah sai Allah ya watsi da ke yadda ba ma za ki iya dawo cikin hayyacin ki roke shi ba shi yasa mata a gane wannan da kyau ina fatan mun gane to aka ce mata su ainihin rintse idanunsu kuma su tsare farjinsu ga dai mata annabi ibrahim kuna ga abu uku ta wasuli da shi ta roki Allah Allah ya kwace ta daga hannun wannan kafiri azzalimi fajiri fasiki ta hanyar imani da te da Allah tawassuli kenan da imani ka nemi kusanci zuwa ga Allah da imani Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar zikiri ta hanyar imani karatun alqur'ani ayyukan alheri nan da nan sai ta nemi kusanci ga Allah tace saboda ta yi imani da shi ta yi imani da manzon shi annabi ibrahim sannan tace ta tsare farjinta tun da take an ba annabi ibrahim ba babu da namiji da ya taba sanin ta tana gama waɗannan abubuwan guda uku sai tace ya Allah kakkaba wannan kafiri yake ta alfarma ta tana fadin haka sai Allah ya shake shi sai fadi yana shure shure su ne to ka san mata kuma akwai tsoro nan da nan sai ta firgite ya Allah in ya mutu kuma daga ni sai shi sai a ce ni na kashe shi na shiga uku na lalace Allah ka tashe shi to da yake wali ya ce baiwa Allah ce da ta roki Allah sai Allah ya karba tana fadin haka kuma sai ya gagije amma da yake shedani ne bai hakura ba sai ya sake kai mata raruma nan da nan ta sake addu'a ta sake koma ga Allah nan da nan ya sake faduwa yana shure shure yana harba harbi haka sai da suka yi hawa uku a cikin hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai ya kira yaran shi yace ai ku wannan aljana kuka kawo mu aljana kuka kawo mu ku dauke ta ku fita da ita ku tafi ku kai ta wurin wannan mutumi aka dauki baiwa aka bata wannan ainihin baiwa ita ce wadda ta zo ta haifi Isma'ilu daga baya ta je ta ce wa Ibrahim kaga Allah ya wulakanta kafirin nan har ma ga baiwa ya ba mu ta rinka mana wanke wanke mun gane wannan da kyau ko shi yasa an ce wa mazaje kafin wannan ayar sai da aka fara magana da mazaje maza su daina kallon mata da ba nasu ba to yanzu sai yake cewa mata su daina kallon mazaje waɗanda ba nasu ba wajibi ne mata su san wannan domin tunda kai namiji an ce daina kallon matan mutane sai ka sunkuyi da kanka da sun zo wucewa wai kuma wannan sai ba su damar su kuma sai a kalle shi ta ce wallahi mun gan shi har da tsagar shi ta mallanci oh ko ma gobarci ne ko kuma kalangu ne wallahi na gan shi fari ja'ur da shi kyakkyawa Allah sarki oh mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka bai halatta miki ba Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kada mata su sake su bayyana adansu illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana na daga ado din kina tafiya iska sai ta dan daga hancin zaninki ko wani abu makamancin haka aka ga adanki to Allah madaukakin sarki yace lallai mata ka su sake su bayyana adansu sai dai ga abin da ya bayyana wanda yake ba cikin iyawarsu ba amma ke da gangan ki je ki caba ado ki fito kina son a ganki saboda zaki tafi office ko zaki tafi asibiti ko zaki tafi gidan suna ko zaki tafi gidan biki ko zaki tafi makaranta sai a kawo kankara kankaran shaddoji da atamfofi ayi goggoro a sa sai a fita shikenan an je za a nuna ado wata bata ado sai ranar tafiya asibiti wata bata ado sai ranar tafiya biki wata ba za ta yi ado ta zauna a gida ba sai ranar da za ta fita waje to Allah da yace kace da su su yi a hankali kar su sake su bayyana adansu sai abin da ya bayyana Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna mata su saki hijabin su ko lillibin su har sai ya sauka ainihin wato ala jiyubihinna ga jaffan jikin su ya rufe dukkan sasannin jikin su wala yubdina zinatahunna Allah yana ƙara jan hankalin mata yana jan kunnan su mata kar ku sake ku bayyana adanku illa li bu'ulatihinna sai ga ainihin mazajen su ke yasa in mace ta sanya hijabi gajere haka ga atamfa mai tsada ta kawo ta sa ga takalmi dan 10,000 ko 30,000 ko 50,000 ko 5,000 ko 1,000 nawa ne shin wannan zanin atamfa da wannan takalmi ado ne ko ba ado ba ado ne kun ga ta saba man nassin alqur'ani kenan don ta fita asibiti ko ta fita wurin wa'azi ko ta fita makaranta ko za ta je ziyarar iyayenta tana mai bayyana ainihin adanta kenan ga wasu waɗanda ba mazajenta ba Allah ya ce to babu laifi sai mace ta bayyana adanta ga mijinta kamar yadda ake so namiji shi ma ya ado matar shi ta ganshi haka ita ma mata ake so lallai ta rinka yin ado shi yasa mata ku gane atamfofi da ake sai muku da shaddoji da abubuwan ado ba ana sai muku bane don ranar fita ai ado a fita da shi a ana siya ne don ai ado miji ya gani abinda kullum muke jan hankalin mata akai shine karki ce ke malama ce ke ustaziya ce ke sister ce dan haka ke ba zaki gayu ba ki gayu irin yadda kika san duk zai ja hankalin mijinki gida ne daga ke sai mijinki ko daga ke sai ƴaƴanki zaki iya caba ado cancareran ado ki hadu ki har hade wallahi baki laifi ban kika haka zanzaro ne zaki da t-shirt zaki kawo hula na sallah ne yake sa mishi duk abin da yake so din nan sai ki mishi saboda wannan shi zai fusga hankalin shi in ke baki ba wata yar banza sai ta je ta yi can a waje sai ta karbe miki shi don haka mata su san wannan. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi annabi na zaune kofar gida da shi da sahabbai, sai wata mata ta zo ta wuce, annabi yana gani sai ya shiga gida, sai ya shiga gida sai ya samu matar shi Maimuna nan take biya bukata da ita da rana tsaka free palo, ba wani kwana ba wani abu ne. Ya shiga ya wanka sai ya fito kanshi na digar ruwa. Sahabbai suka ce eh ya manzo Allah, manzo Allah yace haka abin yake. Sai kowa ya murmushi aka yi dariya ke. Yace haka duk sanda ka ga mace kana sha'awa bata mallaki wani abu wanda matarka ba ta da shi ba. Amma in mace ta taho ta taho wanda ba ta ka ba, sai shedan ya rufa mata wani ado haka. Sai kaga wannan matar tafi matarka tafi kaza tafi kaza tafi kaza ina ma da ka same ta. Sai annabi yace ka je ka biya bukata wurin matarka, abin da ke jikin wannan da ka gani yana jikin matarka, maiwa ma matarka tafi kyau, amma shedan ne kawai yake aikin shi. An gane wannan da kyau ko? Saboda haka maza ku dai mata ku daina kallon mazajen da ba naku ba, ku daina bayyana ado ga ainihin waɗanda ba mazajen ku ba. Allah yace dai a ce mata in za su bayyana adon su, kar su bayyana ga kowa sai wanda yake miji, aw abaihinna, ko kuma ubanni, kin je gaida babanki to babu laifi, dan ainihin wato babanki ya ganki a cikin kayanki da kike zama na cikin gida, kin caba ado, babu laifi babanki dan ya ganki a haka. To hukuncin uba ya dauki kanin uba, wan uba, kanin uwa, wan uwa, duk waɗannan sun dauka, suna dauka hukuncin ainihin ubanni. Aw abna'ihinna, ko kuma ƴaƴayensu, danki ko shekarar shi 30 ko 40 ko shekarar shi nawa, in kin caba ado yadda baban shi zai iya kallonki haka, shi ma dan shi zai iya, danki na cikin ki zai iya ganinki haka. Aw abna'i bu'ulatihinna, ko kuma ƴaƴayen mazajensu. A ce ke kin zo kin samu mijinki yana da wasu ƴaƴa daban wanda wata mata ta haifan mishi, tana gidan ko ba ta gidan, matukar ƴaƴan shi ne halal malak din shi na tsatsan shi, to babu laifi dan sun ganki cikin kayan adanki, aka ce babu laifi akan haka. Aw ikhwanihinna, ko kuma ƴan uwansu, kina da dan uwa wanki ko kaninki, babu laifi dan ya ganki a cikin kayan adonki. Aw bani ikhwanihinna, ko kuma ainihin wato ƴan uwan, wato ƴaƴan ƴan uwansu, dan wanki ko dan kaninki ko dan kanwarki ko dan yakki, dan ya ganki cikin kayan adonki, babu laifi wannan. Aw bani akhwatihinna, ko kuma ƴaƴan ƴan uwanku mata, kina da ƴan uwa ya ko kanwa kamar yadda muka faɗi, sai tana da ƴaƴa mazaje, dan sun ganki cikin kayan ado, babu komai. Aw nisa'ihinna, Allah ya ce ko kuma mata ƴan uwansu musulmi muminai, mace ƴar uwarki musulma mumina za ta iya ganinki a cikin kayan adanki. To da wannan kaidi ne malamai suka ce babu shakka bi halatta ga mata musulma mumina ta sake wata kafira ta ganta a cikin kayan adonta ba. Ina son ku tsaya ku fahimci maganar nan da kyau, don saboda muhimmancinta akwai gabar da malam ya tsaya mata wani sharhi. A kashin gaskiya in muka je wurin, duk da muna ga yau ba za ta bayo mu kammala laccen nan akan waɗannan abubuwa ba, maiwa sai gobe sai mu karasa ta, sai mun tsaya mun tattauna insha Allahu ta'ala, don a samu gamsasshen bayani, domin waɗannan abubuwa so muke su yaɗu a cikin jama'a, jama'an musulmi su rinka ainihin bin dokokin Allah. Kun ga da kadan kadan ake tarbiyyar mutane, da can tashi muka yi muka ga uwayenmu mata da kakanninmu da gugwanninmu da innoninmu da yafin dojinmu da suwane ne su inna karama su inna babba su wace ce, duk ta tashi aka ga suna yawo da lillibi na atamfa da na gyale. Ana nan bayan Allah malaman sunna malaman alheri suka tashi suka yi wa'azi, mata suka fara sa hijab. To kun ga tarbiyyar musulunci kadan kadan ake fara, sanda aka fara sa hijab da yadi uku mata suke iyakar hijab din ya dan rufe kirji kawai, saura kuma ta daura zani haka tana ta yawo, dai Allah ya rufe asirin da ya rage ku. To ana nan ana ta wa'azi, ana ƙara fahimta addini kadan kadan, sai mata suka fara dinka doguwar riga, abin da kadan kadan ne. Da da aka fara hijabin, duk wanda ta sa hijabi sai a ce mata dan izala ce. Ki dan izala ce, ai ta mata tsiya haka, aka dai daure ai jifa ai iskanci haka. Ana nan sai kowa ma ya fara sawa. To sai kuma aka zo mataki na biyu, shine sai a dinka wa mata taguwa. Naka dinka tagu wannan sai a hada da hijabi. Duk da haka dai hijabin fa ba irin ma na shari'a ba, don hijabin in ya zan bai rufe kwankwaso ba, wannan ba hijabi ne na shari'a. gashi hijabi bai rufe kwankwaso ba ga doguwar taguwa ita kuma bata gama kaiwa ƙasa ba mataki na biyu kenan ana nan kan wannan mataki kuma sai aka zo ana iya dinka rigar ta zama doguwa hijabin ya zama dogo to kun ga wannan duk ci gaba ne sai zama kowa ma matar shi tana iya sawa kowa baba shi na iya sawa kakakka innarka gogonka kowa duk suna iya sawa to ana nan mataki na ƙarshe da yanzu muke ciki shine mata su rinka sanya niqabi to niqabin nan kam za a yi tsiya da Bahaushe dan lalle Bahaushe yana da matsala a cikin addini Bahaushe in ya gada iyaye da kakanni to yana da tauri niqabi shine ainihin wato zamu zo mu siffanta insha Allah suturar da mace za ta sanya ta rufe mata fuskar ta kirif Allahumma sai dai tiyo ta samu mai dan sharashara da za ta rinka ganin hanya in ba haka ba sai dai ta samu wanda zai fitar mata da ido da za ta rinka ganin hanya to wallahi wannan duk alheri ne kuma musulunci ne to abin da yasa nace Bahaushe yana da matsala akan wannan saboda na san ƴaƴan Hausawa har yau in suka ga ainihin wato matan Yarabawa sun sanya niqabin nan sai gaji ana cewa matan kulle kulle idanki matan kulle kulle idanki wai wato uwar shi ba matan kulle bace to kun gani bai san matan kulle ba uwar shi ma ya matan kulle ce abin da ya faru su ko Yarabawa tunda dadewa aka samu manyan malamai da suka tafi kasashen Saudi Arabia kasashen Syria suka je suka yi karatu akwai babban malami Sheikh Abdul Rauf yana ainihin Oyo State a Ibadan da irin su manya-manyan malamai a Ilorin su Malam Adamu Ilorin da sauran malamai da suka karatu kasan Masar sai aka samu Sheikh Abdul Rauf ko Abdul Razzaq sai zo sai ya rubuta littafi akan hijabi ya ta karantar da Yarabawa lokacin shi ma an yi fada fa an yi masifa kamar a kashe shi a duniyar nan akai da kyar aka samu suka karba to shikenan sai zama galibin matan Yarabawa in dai za su sa hijabi sai an sanya hadda niqabi wannan murfin fuska to gaskiya wannan ana neman mata da su dawo su raya ainihin waɗannan abubuwa baki daya to Allah madaukakin sarki da yace auni sa'ihinna ko kuma mata ƴan uwansu mu'mine to kin ga bai halatta kafira ta ganki a cikin kayan adanki ba ma ba ma wai ta ga tsirarki ba kafira a ce kin daura zani da taguwa to bai halatta kafira ma ta ganki a haka ba yanzu ba ma magana kafiri ya ganki a haka ba kafira mace bata halatta ta ganki ba sai dai da hijabin tun daga shi Allah ne da kanshi yake cewa auni sa'ihinna ko kuma mata ƴan uwansu mu'mine musulmi wannan ita ce sahihiyar fassara wannan wuri abu na gaba yanzu saboda rikicewar zamani sai ki ga mace musulma ta je ta bude kanta a wurin kafira a ainihin wurin salon wurin gashin gyaran gashi ane mata wankin kai ko ane mata kitso wallahi wannan haramun ne an ce a cikin suturar ki ma ta gida kada kafira ta ganki a cikin suturar gida balle kuma ta ga tsiraicin ki har ya kai ga ki bude mata kai ko kuma a ce zaki haihu ita ce nas din ki to kun ga waɗannan abubuwa duk kalubalantar mu ake akan dole ne lallai sai mun tashi mun zuba ƴaƴan mu sun dace da zamani aje a karanta pharmacy ilimin hada magunguna da medicine aje a karanta ilimin tibbiya aikin likitanci da aikin nursing aikin jiya ungozo ma duk aje a koyi waɗannan abubuwan a ilmance ke yasa addinin musulunci fa bai san rago karki kwanta ke kina ganin ai shikenan kawai to ke tunda dai zaki rinka ainihin sayar da dan abubuwan ki a gida ya isa a me zaki iya wa addinin musulunci tashi ki koyi ilimi matan annabi suna sana'a sun iya abubuwa sun tafi tare da zamanin su ke ma sai ki tafi tare da zamanin ki ba wai kawai ki zauna kina nufin aiwo miki ce fa ne kawai shikenan ki ciki kwanta ki kashi ki bacci kin zama saniya ya kamata mata su gane waɗannan abubuwa yashi yasa kuskure ne ku rinka zuwa mata ƴan kafirai su ne muku kitso ko su ne muku ainihin salon ko wankin kai ko makamantan haka Allah ya kiyaye to duk waɗannan abubuwan zamu zo har inda malam zai mana sharhi akan rashin halaccin a dauki house girl kafira aje a samu boyi kafira a ce ita za ta rinka aiki a gida na makamantan su zamu zo wannan wurin saboda muhimmancin shi domin ina son wannan kaset din ya yadu matan manya-manyan mutane da in suka tashi sai aje a dibo kafirai ƴan mata su zo su suke aiki ina son duk a yada wannan dan su san addinin musulunci ya hana wannan in zaki dauki house girl din ma wanda za ta taimake ki house help
to dauki ainihin musulma yar uwarki wanda zata kula da tarbiyyar ƴaƴanki a addini ta kula da ainihin wato addinin musulunci sannan kuma ya zama kina cikin aminci game da cewa addininki ba matsala haka rayuwarki Allah ya shiryar da mu aw ma malakat aymanuhunna babu lafi kuma ainihin wato bayin su su gansu a cikin zina su a cikin adon su kina da bawa ko kina da baiwa babu lafi ainihin wato dan ya ganki a cikin kayan adonki kayan gida aw tabi'ina ghairi ulil ibati min ar-rijali ko kuma dattawa waɗanda ba ma su da sha'awa tsoho ne tukub rakab gashi nan ba shi da wani amfani jira yake kawai a gama tuwo a kawo mishi ya ci to wannan babu lafi dan ya ganki a cikin ainihin wato kayan adonki aw tiflil ladina lam yazharu ala awratin nisa'i ko kuma kananan yara waɗanda yake ba su iya gane tsiraicin mutane tsiraicin mata akwai yaran da yake kina da tufafi bai sani ba kin yi tsirara bai damu ba amma di yaran da zaki ga kin cire kayan ki a gaban shi sai ki ga kuma yana miki wani bakon kallo to wannan karki sake bayyana tsiraicin ki a gaban shi domin yana iya gane kenan akwai bambancin yanzu da dazu to duk yaran da ke gane haka to wannan bashi daga cikin wanda Allah ya yarda ya ainihin ga tsirekin ki bashi kuma daga cikin yaran da Allah madaukakin sarki ya da su ganki cikin ado ma'ana yaro karami wanda ya zan ya kai shekarun da yana iya sha'awan mata koda ana ganin bai balaga ba to ki kokarin sanya shamaki tsakanin ke da shi hijabi akwai yaran da yanzu shekara 1 goma shekara 11 shekara 12 sun balaga to ko kuma basu balaga ba saboda kullun suna ganin films suna ganin blue film suna ganin channel o suna ganin wane ne suna ganin wane ne kwakwalen su suna tafiya tare da balagaggu ne don haka sakamakon wannan sai kiga kina ganin bai balaga ba wai dan shekarar shi 10 ko shekarar shi 11 amma yana nan yana kallon ki a cikakkiyar mace yana miki kallon sha'awa kamar yadda America aka samu dan shekara 11 yewa ya shekara 9 ciki kuma suka haihu suna primary school dukkansu ashe da an fita break kawai sai su keɓa kansu shikenan sai ciki nan da na yarinya ta haihu to kun san yan jarida da zolaya sai aka ji ana hira da ita to ke madam yanzu yaya me zaki ce sai su ce ita ba abin da kawai wannan jaririya ta kuntata mata wai tana cikin wasanta kawai sai a ce wai ta zo yarta tana kuka ita kawai abin da yake kawo mata cikas kenan tunda a America in ba fyaɗe aka yi mace ba suna ganin ba wani abin nan kawai to yaro ne bai balaga ba ita ma bata balaga ba don haka suke ga babu komai a kansu tunda kafirai ne su Allah ya kiyaye don haka ku kiyaye wannan da kyau Shehu Usman yana da littafi da ya magana dangane da shige da ficen mata a cikin wannan littafi nashi yana nuna cewa yara kanana ƴan samari kanana shekara 12 shekara 15 ba daidai bane mata su rinka ainihin cudani da su Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna kada mata su sake suna tafiya su rinka buga kafafuwansu liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wai dan a rinka gane irin adan da yake boye a jikinsu tana saye da gwalagwalai da warawarai ga takalmi mai tsada sai ta canza tafiya tana tafiya kyamas ana jinta da hajjiya nan da madam nan ta iso to Allah ya ce kar ku sake ku yi haka ya ke madam kin ji ke ma hajjiya kin ji ke ma ranke dade kowa ya ji wannan Allah madaukakin sarki ya ce watubu ila Allah jami'an ya ku mu'minai ayyuhal mu'minuna watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ya ku mu'minai inde kuna son rabo a wurin Allah kuna son aljanna kuna son Allah ya gafarta muku kuna son ku samu rahama Allah to baki dayan ku kutuba mazan ku da matan ku ƴan mata da zawarawa dattawa da matasa gaba ɗaya kutuba daga zanuban ku na sarari da na boye waɗanda kuka sani da waɗanda ba ku sani ba kun ji wannan aya na daga cikin ayoyin da ke nuna cewa wajibi ne mace ta rufe dukkanin jikinta Allahumma sai dai abin da ya bayyana a saurara da Allah sai dai abin da ya bayyana sannan haka nan a cikin suratul ahzab aya ta 59 Allah yake ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima Allah yake ya kai annabi sallallahu alayka wa alika wa sallam Allah yana kiran annabi yana girmama shi
ya kai annabi Allah ya maida shi annabin amma yana girmama shi annabi ya cancanta a girmama shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka mata su Fatimatu Zahra su Ummu Kulthum su Ruqayya da sauran ƴaƴanka mata baki ɗaya ka gaya musu sai Allah ya girmama sauran matan duniya baki ɗaya iyayenmu ne matanmu ne kannanmu ne ƴaƴanmu ne Allah ya tattaro su ya girmama su ya ce wa nisa'il mu'minina da dukkan matan mu'minai in da yake matar mu'mini ce in da yake mu'mina ce in da yake mutuniyar kirki ce Allah ya daukaka darajarki ya hada ki da ƴaƴa da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a ce muku ku saki jilbabinku shi yasa dazu muka ce kuskure ne ake ada da ake wannan hijabi da muke ce mishi half caste barbaran yan yawa rabi hijabi sama dan guntu rabi kuma zani kuskure ne wannan kamar yadda yake yanzu kuskure ne da wasu sister suka dauka cewa wai ai hijabi ma abin gayu ne tunda dai ta sa doguwar rigarta sai ta kawo wani dan kwali sai ta rufe iyakunnanta kawai haka tana wani mammakala jiki wallahi kin buga sam baki dace da ainihin addinin musulunci ba domin wannan riga da kika sa in kina tafiya ana iya ganin karin jikinki kuma wannan riga da kika sa ana iya ganin tudun nononki musamman wata sai kaga ta sa ainihin rigar tana budurwa nononta na tsaye ko kuma nononta ba ya tsaye sai ta kawo rigar mama kuma sai ta sa sai zama nononta ya fito sannan kuma hijabin bai ma kai ya rufe iya nonon ba to ku sani dukkan hijabi da za a sa shine na sama shi yake kira khimar to sai an ainihin wato sake shi ya rufe nono kuma ya rufe kwankwaso mafi karanci ya zama ya kama zuwa cinyoyinki ko guyoyinki mafi karanci kenan wannan wanda za a hada da riga kenan wanda ko duk ba za ta hada da riga ba to sai kin samu shareren hijabi kin sa tun daga sama ya rufe har ƙasa ya zuba yadda ko kina tafiya tafiyar kafarki ba za ta sa a rinka ganin ainihin wato adan kafarki ko adan takalminki ko makamantan haka ba shi yasa al'amarin ba wai gayu bane al'amarin addini ne shi yasa kuka ji matan sahabbai sanda ayar ta sauka wannan da ke cewa a gaya matan duniya matan annabi da ƴaƴan shi sai mace ta je ta yayi bolalubanta ta jajjona sai ta zo ta kifa aka sai ta je ta yayi bo ainihin wato zanin gado sai ta rufe jikinta haka suka fahimta cewa a rufe jiki baki daya to haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah yake a cewa mata su saki wannan lullubin su ya rufe dukkanin jikinsu yin haka shi zai sa a gane su mata ne mu'minai musulmi masu kirki salihai ne ba ƴan iska ba yadda ba za a cutar da su ba domin misali idan kika shiga wadda yake ba ta masu mutunci ba za iya cutar da ke ƴan iska an san ganki su miki dariya wannan ya iya tsogalaki wannan ya jaki yana son ya magana da ke kuma wai sai kaga mace ta sanya mini skirt dan karamin skirt guntu haka kamar za ta yi tsalle ko kuma ta sa wando ta zanzare wai wani dan iska kuma ya jawo hannunta wai sai ta ce an ce maka ni dan iska ne to ke mecece in kina son a gane ke mutune kirki ce ki yi shiga irin ta matan kirki amma kin yi shiga irin ta ƴan iska dan iska ya ganki shikenan 1 plus 1 kenan 2 al-khabithatu lil-khabithin ƴan banza mata sai ƴaƴan banza mazaje don haka duk matar da ke son ainihin a gane ta ita mu'mina ce mutune kirki to ta sanya hijabi kuma wannan ba ana cewa ne wai ki darre ba a don a gane ke mutune kirki ce dan kar a kware ki kuma in wani mai mutunci ma ya ga wani zai ci mutuncin ki a tasi ne a mota ne a kan titi ne zai tsaya ya kare ki amma wannan ƴar iska mai mini skirt ko mai ainihin jeans ko mai wando ta sha zanzaro da t-shirt ta sanya bakin tabarau ta kona kanta wallahi in kaga ƴan iska na marinta su ne mari sama sama sai ka ce a kara mata don ta cancanta a mare ta wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama to waɗannan ainihin surori waɗannan ayoyi da aka ɗibo daga cikin suratul nur da suratul ahzabi suna tabbatar da cewa don Allah a saurara fa suna tabbatar da cewa babu shakka wajibi ne cika wannan sharadin na farko shine suturta jiki baki ɗaya sai dai abin da ya bayyana.
Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Tuna daga cikin abubuwan da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato ga ƴar uwar matar shi ita ce Asma'u ƴar Abu Bakr as-Siddiq da ya ganta tana sanye da ainihin wani gyale wanda bai rufe jikinta ba duka sai ce ya ke Asma'u ai mace in ta balaga bai halatta a ga komai nata ba sai tafukan hannaye da fuskokinta. Wannan abin da shi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gayawa as-sayyida Asma'u kenan. Wannan hadisi babu shakka akan ingancin shi sai dai an samu wasu ƴan bana bakwai a cikin ilimi sai suke ganin wannan hadisi bai inganta ba don sun samu wasu hanyoyi waɗanda suke ganin cewa ba ingantattu bane, amma babu shakka akan wannan hadisi yana da kyawawan hanyoyi waɗanda suke ba su da laifi idan aka tattara su da riwayar da al-Imam Abu Dauda ya a cikin Kitabul Marasil. To mafi yawancin masu cewa wannan hadisin bai inganta ba ba sa hujja da hanyar ainihin da Abu Dauda ya ruwaito a cikin Kitabul Marasil wanda hanya ce sahihiya mursala. A takaice, in mace ta sanya wani ado a fuskarta ko ta sanya ainihin wani ado a tafin hannunta ko a yatsunta, babu shakka haramun ne ta bayyana, dole sai ta sa safar hannu in za ta fita ko kuma ta wanke wannan adon, ko kuma ta wanke wannan adon da ke fuskarta, ko kuma dole ne wajibi ne ta sanya ainihin niqabi ta rufe fuskarta. Amma in har ba ta sanya wani ado ba, mu tabbatar da cewa matan sahabbai mafi yawancin lokuta suna ainihin sanya niqabi, kuma manzon Allah ya amince da haka, ya yarda ainihin da haka, kuma an samu wasu da dama ba su sanyawa, kuma manzon Allah ya amince da haka, kuma ya ainihin yarda da haka. To wannan in aka gane wannan, sai a ga ashe can da Allah yake cewa su rufe jikinsu duka sai abin da ya bayyana, wannan ana magana ta zo ƙetarawa ko ta zo tafiya sai wani abu ya bayyana, amma nan wannan ana nufin ita ce za ta bayyana da kanta, babu laifi akan wannan. To amma a ƙashin gaskiya, ko kun san cewa mun fi son mata su sanya niqabi, su wato su rufe fuskar su tare da ainihin wannan hijabi, ko da adon ko babu adon, wannan shine abin da yafi dacewa mata su. Matan nan tsofaffi ne, matan nan ƴan mata ne, zawarawa ne, kyawawa ne, akasin haka ne, duk ma dai yadda suke, domin fuska na daga cikin wurin da ƴaƴa maza suke fitinuwa da su, da an gama ta sai a fara kallon fuskar ta, sannan tafukan hannayenta. To kun ga duk waɗannan abubuwa akwai buƙatar a tarbiyanci mutane ainihin akai, kuma meyawa wasu ba su gane abin da nake nufi da niqabi ba, shi yasa nake ganin dacewar ainihin akan a siffanta wa ainihin wato jama'a masu kallon mu niqabi din nan. A takaice ga niqabin nan muka ce za mu siffanta shi a aikace in Allah so. Kun ga wasu malamai mata ga sunan, ku dan rufo mana kofar nan insha Allah, kan rufo kofar nan. To gashi nan wannan shi ake kira da niqabi, don haka ainihin mata sai su gani a rufe fuska gashi nan gaba daya, tunda mai shara-shara ne za a ringa gani. To wallahi shari'ar musulunci tana kiran mata duk baki ɗaya su yi haka, ke ce doctor wance, ke ce hajiya wance, professor wance, matar ranka ya daɗe wane, duk ana neman mata da ainihin su aikata haka, shine abin da shari'ar musulunci ta ainihin fiso. Don haka sai mata su kiyaye insha Allahu ta'ala, wannan shine abin da ake so. Don haka mata ku yi ta sa wannan, in an tambaye ku ku ce Allah ne ya ce a sa, in karatunku bai kai ba babu laifi ku faɗi sunanmu ku ce mu muka ce kusa, duk kuma wanda ya muku shigantaka to ya yi a bakin imanin shi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To wannan ainihin shine kwatancen da muka ce za mu yi wa jama'a, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am. To wannan shine sharadi na farko, wato tufafi ko hijabi ko jilbabi ya rufe dukkanin jiki baki ɗaya. shi yasa sai a dage a dinkawa mata da iyaye da dattawa sutura wadda take mai yalwata kwarai da gaske sharadi na biyu aka ce Allah ya kuna zinatan fi nafsihi ke mu'mina karki sake duk yadin da zaki saki fita ya zama yana da ado a tare da shi bude kofarin ki kaso karki sanya tufafin da ya zan yana da ado tare da shi ina fata an gane wannan saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala yubidina zinatahunna mata kar su sake su bayyana ainihin adansu sannan Allah ya ce waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula ku zauna a gidajenku ku mata kar ku rinka fita irin fitar maguzawan farko sannan a cikin hadisi don kafin mu ketara kan hadisi wannan aya da tace mata su zauna a gida kar su rinka fita irin ta maguzawan farko in kuka duba koda ba ma waɗanda za a ce suna maguzanci ba shekaru 20 da suka wuce zuwa 25 zuwa ƙasa in kika dubi mata a ƙasar nan yadda suke fita ke kin san ba su da bambanci da matan maguzawan farko shi yasa Allah ya saka wani malami da alheri ranan ba fulatani na ji ya fito gidan radio yana cewa matan fulani suna ciwa fulani mutunci duk mata sun koma suna sa hijabi amma har yanzu matan fulani suna nan suna yawo kamar godiyoyi dan kin fito zaki sai da nono wannan dalili ne akan cewa shikenan sai ki fito tsirara ana ganin jikinki zaki iya sanya sutura ki rub ki rufe jikinki illa rurar ciniki ta kama ya za a yi ba za a ce miki lalle karki fita ba don ta iya yiwa baki da yadda zaki amma in kina da wanda zai miki wadataccen cefa ne shikenan amma kai kuma dan menene kawai dan kana da shanu zaka saki matar ka ta rinka zuwa tana tatsan nono tana sayarwa wannan ba addinin musulunci bane kai ka dorawa kai abinci kai noma kai musu cefa ne da sauransu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa mata sai su gane wannan kar ku kwaikwayi matan maguzawa matan kafirai to amma matsalan ne kullun in aka kama tashar talabijin ko aka kama ainihin dish ko satellite ko wata tasha ce ka kama sai kaga mata suna yawo tsirara dan haka tun kana kyamar abin tun kina kyama abin tun yara na kyama abin har sai su daina kyama abin saboda duk matar da za a gani a talabijin galibi sai a ganta tsirara take yawo ta sanya siririn wando ta sanya guntun wando ta sanya guntun skirt ta sanya ɗan riga rabin yadi ana ganin kirjinta ana ganin tsakiyar nononta da sauran shigantaka irin wannan Allah ya kiyaye to hadisi ne al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi haka al-Imam Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne ainihin sahihi kowace mata da ke wurin nan sai ta zauna ta saurara ta ji manzo Allah yace salasatun la tas'al anhum akwai mutane guda uku ranar kiyama kar ma ka tambaye inda suke suna wuta kar ma ka bata lokaci ina irin su wane ne ina irin su wane a da baka gansu ba suna wuta in anan duniya ne kar ma kai tambayar su wane mutanen kirki ne ko ko a mutanen banza ne halakakku ne na daya rajulun faraqal jamaa wa asa imamahu wa mata asiyan mutumin da ya rabu da jama'ar musulmi ana zauna kai a hade sai shi ya ware yewa ainihin shugabannin shi ko shugaban shi tawaye ya je ya mutu a yana dan tawaye to anan duniya kar ma ka tambayi wannan mutum halakakke ne a lahira in baka ga irin shi ba yana wuta kar ma ka tsaya bata lokaci wa amatun aw abdun abaqa famata da baiwa ko bawa ya gudu ko ta gudu daga wurin mai gidanta har ta je ta mutu tana gudajjiyar baiwa ko yana gudajjen bawa wannan halakakke ne a duniya a lahira kuma yana wuta kar ka tsaya neman shi ba wa imra'atun ghaba anha zawjuha to ga mahallin shahid da matar da mijinta yayi tafiya ko ya tafi kasuwa ko ya fita mijinta dai baya nan kad kafaha ma'unatad dunya din nauyin duniya ya dauke mata sabulu ne omo ne abinci ne dan aike sutura komai duk wahalhalin duniya mijinta ya dauke mata fatabarrajat ba'dahu amma sai ta fita ko ta yi leke bayan ya fita manzo Allah ya saki maimaita fala tas'al anhum kar ka bata lokacin ka kana tambaya wai waɗannan waɗanne iri ne halakakku ne lahira ka ka bata lokacin suna ina suna wuta to mahallin shahid hujja a cikin wannan hadisi shine karshe mijinki ya kawo cefa ne
ya kawo sutura ya kawo kaza ga ƴan aike amma ke ce sha'awar leke ke ce sha'awar ki fita ke ce sha'awar ki fita ba da izinin shi ba ke ce sha'awar kaza aka ce to ke hallakakkiya ce a duniya a lahira kuma in ba a ganki ba kan ma a bata lokacin binciken ki kina wuta kun ga anan maza kuma sai su tsaya su lura dan maza wani zai ce ha haba mala wannan hadisi ai daidai wallahi ƙarya kake sai in ka ainihin dauke mata wahalar tuktukuna abin da aka ce kenan dan su maza je akwai san fir'aunanci mulkin kama kariya a ce ai ga hadisi ma mala albani ya ja a tsaya ka ji da kyau cewa akai kad kafaha maunatar duniya mijinta ya dauke mata din rigingimin duniya kana sai matar ka samu omo abinci rigingimin yau da kullum sai in ka dauke mata wannan tukuna in ba haka ba fa in ta fita to garka ce mala albani ya ja hadisi ke yau tace a kai fa mun gane wannan da kyau ko saboda haka ku gane wannan da kyau amma duk matar da ya zan mijinta yayi iya kokarin shi wallahi tallahi hatta leke din nan haramun ne gare ta kuma wannan leke nau'i biyu ne fa akwai leke ki fito ta kofar gida akwai leke daga window ki rinka yo leke kina ta kallon maza kina ta kallon duniya ana haya haya sai ki leko ta window kina ta magana da jama'a baba na daka gemu na waje kenan to bai halatta ba Allah ya shiryar da mu dan haka kun ji sharadi na biyu dan haka anan ne zan yi nasiha ga mata waɗanda ainihin wato suke sanya hijabi mai ado a jikin shi zaka ga hijabi wani kuma wai sai a kawo leshi sai a sa a gefen shi wai saboda ita yar gayu ce ita yar boko ce to tunda dai an ce a sa hijabi wai kuma sai a kawo leshi ai dajiya sai a kawo leshi sai a sa a bakin gaskiya saboda Allah wannan ya saba ma addinin musulunci ku saurara saboda leshi kayan ado ne ko kuma a jikin hijabin sai kiga an je an yi mishi ainihin ado an yi mishi designing shi hijabin wannan designing da aka yi koda da irin kalar shi ne a ce shi hijabin fari ne sai aka je aka yi designing da fari ko hijabin ja ne aka yi designing da ja duk waɗannan dai ana ce miki ne shi fa hijabin nan ko jilbabi ko suturar da zaki fita da ita ba fa kayan ado bane akwai bambanci tsakanin ado da tsafta ba fa ana ce miki bane ki je ki jawo wani mai manja da miya da kalkashi da miyar kuka a jiki ki fita da shi ba irin haka ake nufi ba ana nufin wanda zaki fita da shi kai ya zan shi kan shi ado ne kar kuma ya zan an yi ado a jikin shi to kun ga da wannan ne ashe za ku gane gyale da mata suke sai ba addinin musulunci bane domin gyale ai shi kan shi ado ne ko gyale ba ado bane gyale ado ne zanin atamfa yadin atamfa da ake lullubawa kun ga ado ne bai halatta ba da wannan ne muke bayyana mummunan kuskure da yan dariƙar Qadiriyya da yan dariƙar Tijjaniya a makon da ya wuce a jihar Kano suka yi tawayen cewa su ba su yarda da maganar hijab da aka ce ba gyala aka ce da lullubi wai suka ce wai hijabi ya saba ma alqur'ani wai lullubi ake so na gyale ko makamantan haka kowa dai ya san gyale gyale baya rufe jikin mace har inda aka suturce din ma za mu zo mu ji hadisin Aisha da Aisha ta ga wata budurwa da irin wannan gyale ta yafa ta kama ta tsaga ta watsar ta kawo mata katan hijabi tace sa wannan ya saba ma suratul nur inaki abinda sayyidatina Aisha tace kenan za mu ji wannan ko yanzu ko an jima insha Allah ko kuma zuwa laccen mu ta gaba shi yasa haramun ne irin wannan gyale da zaki sa ko kuma zanin atamfa ki sa ko na leshi ko wagambari ko shadda ki fita da shi a sai kin samu wanda ba ado bane shi kanshi kuma babu ainihin ado a jikin shi kowa dai ya san gyalen nan a nan ƙasar Hausa dai muteloli ne gyale baya wuce yadi biyu yadi biyu ne ake sawa a dan rufe kawai gefen fuska shikenan a sake shi ana ganin kwankwasan mace to wannan ainihin haramun ne a cikin addinin musulunci to yan dariƙar Tijjaniya ne suka ce su fa kan basu yarda ba gaskiya saboda Allah wai sai dai mata a basu su ci gaba da sa gyale saboda gwamna Kwankwaso ya sanar da cewa lallai mata su rinka sanya hijabi tunda shine alqur'ani da sunna suka tabbatar tunda dai an tabbatar da shari'a kun ga wannan shine kullun abin da muke gaya mutane suna cewa su albani suna zagin yan dariƙa suna zagin yan shi'a wallahi ba zagin su muke ba gaskiya muke faɗi domin wallahi in muka zage su ranar alkiyama sai Allah ya bi musu bashi ne ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce jama'a kun san matsiyaci kun san talaka suka ce wanda bai da ko kwabo bai ba dinari ba azurfa ba kwandala ba wazo biya za Allah ya ce ba wannan ne matsiyaci ba ba wannan ne talaka ba matsiyaci shine mutumin da zai zo kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji duk an karba amma ya zagi wani sai ya ibo daga cikin ayyukan sallolin nan nashi ko azumin nan nashi sai a biya ya ainihin yi wa wani kazafi ko yayi wa wancan kazafi sai a ɗibo daga cikin sallolin shi ko azumin shi ko zakkar shi sai a biya shi yasa duk sanda kika bude baki zaki zagi wance ki tuna me yiwa azumin nan da kika yi tun daga azumi da ya kama har yau 27 me yiwa daga su za a ɗiba a biya zaki so ki yi wa banza sallar ki ta asuba ki kaddara yanzu in kika bude baki kika zagi wance ki kaddara sallar ki ta asuba me yiwa za a dauka a biya sai a waye gari gashi mutun ya je kiyama jibge da kayan alheri masu yawa da lada jibge zai shiga aljanna amma sai a waye gari duk an biya mutanen da ya zagaye wa kazafi ya ci dukiyar su ya ci mutuncin su an biya su sai a waye gari bai da komai ko sallar nafila ko sallar shafa'i da witri ko sallar rak'atul fajri ko azhar bai da ita ko ladan iqama ko ladan karatun tahiyya bai da shi ya zama tantirin matsiyaci sai kuma a ce ab ai dama ita ranar alkiyama an ce yawman ikana sharruhu mustatira yini ne wanda sharrin ta tarbatsi yake sai kai kamar kakuru Allah ya so ka sai a ce ada da shi akwai sauran matsala jaran nan wacce ta wuce ai ta zage ta ayran nan wacce ta wuce tai mata sharri ayran nan wani ya wuce ta zage shi ayran nan sun yi gulmar wanci ai ta ci dukiyar wani ai ta taba dukan wanci ai kaza 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 sai a ce to ai sallolinta sun kare ayyukan alherinta sun kare to ya za a yi da ita tutun da haka ne abin da za a yi a ɗibo zunuban waccan da aka zaga ko waccan da ta zaga ko waccan da ta yi wa kazafi ko waccan da ta yi wa kazafi a ɗibo gwargwadon zunuban gwargwadon laifin da ta yi mishi ko ta yi mata sai a ɗibo sai a jibga mata sai a waye gari yanzu ita ba ma wai ta shiga wuta ba kawai in ta shiga wutan kuma sai an haɗa ta da wasu kwanduna inda kwando ake awon zunubi ko buhunhuna ko kilograms gwargwadon zunuban sai a kawo a jibga akan ta kuma sai ta ƙara nauyi a cikin wuta shi yasa ku daina zagin mutane ku daina wa mutane kazafi ku daina gulma hirar duk da bata da amfani wallahi ku daina yi ku rayu ba ruwan ku da kowa ko da kowa da ruwan shi da ku wallahi mutum ko da azzalimi ne ku rabu da shi ba ruwan ku kar ku je kuna hirar shi yana da hadari ba a taba samun azzalimin sarki a musuluncin nan irin Hajjaji ibn Yusuf as-Saqafi ba malami ne amma sai zama mugu ne azzalimi ne macuci kuma gashi sarki al-ramma ne ya haddace Qur'ani ya san hadisi ya san fiqh ya san larabci yanzu da ya kalle dan kwalinki zai iya mishi waka kamar Haruna Uje saboda ilimi amma wallahi dai zan azzalimi ne wata rana aka ji ana gulmar shi a makarantar Muhammad ibn Sirina makarantar su Imam Malik malamin Imam Malik aka ji za a yi gulmar shi a wurin Muhammad ibn Sirina shi malamin Imam Malik sai malamin na Imam Malik Muhammad ibn Sirina yake kai wallahi ku yi hankali da kanku idan Hajjaji azzalimi ne ya cuci wasu ya saba ma Allah za ku so a ranar alkiyama bayan an biya bashin waɗanda ya cuta shi kuma a ɗibi dukiya daga ciki wato a ɗibi alherin ku a biya shi bashi saboda kun zage shi kun gane wannan jama'a yanzu kamar irin yadda kawai zaki ji mutum ya zauna yana durawa a bace zagi ko yana durawa baban gida zagi ko Abdulsalam idan ya zalunce ka haƙiƙa ka bar shi manashi da Allah in ka je kana gulmar shi to ranar kiyama misali in ya tabbata ya zalunce ka an ɗibe zalunci kai kuma sai a ji kai ma ka zage shi don haka tit for tat ka ci bashi an biya kai ma sai a kwashe naka sai ka waye gari dai kai dai kam asara ta same ta to amma mutane ba sa iyawa manzo Allah ya ce ku daina zama bakin hanya ku daina zama a dandali wurin hira bakin titi sahabbai suka ce ya manzo Allah to ai mu ba inda zamu hira sai nan manzo Allah ya ce to ga sharadi ku baiwa hanya haƙƙinta suka ce meye haƙƙinta yace na ɗaya umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki duk inda kuka ga wani yaro zai yi ainihin zalunci sai ku hana wani zai yi cuta ku hana wani yana bukata sai a umarce shi, sannan kuma ku rinka yada sallama, ku rinka amsa sallama, kuna zauno ne zo yace assalamu alaikum, kar ku kawo da kai a ku amsa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu, kuna ainihin hudar ku, sai ainihin wato kuka ga wani yana da bukatar taimako sai ku tashi ku taimake shi. Sannan manzo Allah yace ku iya da bakinku kuma ku kame idanku. Kar a ga wani ba kauye ya shigo ya siyar da dankalin shi yana murna ya ci riba, ya ji barin sallah ya sayo matar shi atamfa, ya sayo uwar shi takalmi, yana murna yana farin ciki, sai ga tunda na shigo bariki bari ma an dan karkata hulata, sai karkata hular shi ya sanya tabaren shi yana tafiya. An zuwa ce da Allah ka ga wani sakarancin ko ma sa hula bai iya yi ba, in kai haka ka zage shi kai gulmar shi, shin wai me yake gulmar? Gulma manzo Allah yace ita ce ka faɗi laifin da dan uwanka yayi, a ce wani mashayin giya ne, kai ka ganshi yana shan giya ko kuma ka ganshi ya sha giya yayi tatil, ya to hanya yana tambele yana tangadi, kana zuwa ka zauna wurin hira sai ka ce oh ashe wannan na shan giya, wallahi yanzu na wuce shi yana sha, yanzu na wuce shi yana tangadi. Manzo Allah yace kai gulmar shi. Sahabbai suka ce ai abinda na faɗa gaskiya ne yayi, manzo Allah yace kai gulmar shi. To ya manzo Allah in bai yi ba fa, manzo Allah yace in bai yi ba kaje ka faɗa kai mai kasafi kenan. To yanzu don Allah ba nufi ake mu kama bakin mu ba jama'a. Allah yace alaikum anfusakum, kowa ya ji da kanshi, la yadurrukum man dalla idha tadaitu, kai dai ka shiri ko kai ka san ta yake tsakaninka da Allah, to ba ruwanka da wani ya bata, sai in kai mai wa'azi ne ko mai nasiha ne, wannan kuma matsalar daban. Mai wa'azi ne kai ko mai nasiha, sai ka je kai mai wa'azi, sai ka je kai mai nasiha, in yaki sai ka je ka gaya wa waɗanda kake ganin za su iya gyara game da al'amarin shi, ko kuma in macuci ne mayaudari maha'inci, babu laifi ka je ka ce jama'a ku yi hankali, wane macuci ne, wane maha'inci ne, wane mayaudari ne, aka ce wannan ba gulma ba ce. Ko mace ta je ta kai ƙarar mijinta wurin alkali ko wurin malami don neman gyara ko don neman sulhu, aka ce wannan duk ba laifi ba ne, tare da cewa kamar tana tona asiri ne amma neman gyara ne. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Bayanan nan duk suna cikin littafin Al-Azkar na Al-Imam An-Nawawi da littafin Riyadhus Salihin na Al-Imam An-Nawawi dai da littafin Raf'ur Riba fi ma yajuzu wa ma la yajuzu min al-ghiba na Shawkani da kuma littafin Al-Halal wal Haram. Waɗannan kaɗan kenan daga littafan da suka yi bayani dangane da gulma insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don haka mata sai a kiyaye waɗannan abubuwan. Kar ki sake ki fita ainihin wato sai da izinin mijinki. To an samu wasu mata ba su san addini ba kuma suna da san addini, wato suna da hamasa diniya, religious zeal, suna da sha'awa da matukar bege na ainihin addinin musulunci, to amma sun samu kansu a halin jahilta addinin musulunci. Wannan ya kai musu suna ganin bai halatta a sa wani kalan hijab ba sai baki. Akwai matan da suke ganin haka, duk hijabin da kika sa an ba baki bane sai su ga laifinki. To shine aka ce wannan kuskure ne. Mace tana da ƴancin ta sanya hijabi kowane iri ne, ja ne, kore ne, yellow ne, fari ne, duk irin hijabin da mace ta ga dama za ta iya sawa ba dan komai ba, saboda ainihin hadisin da Al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace tibun nisa'i ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, wato turaren mata da suke shafa shine wanda launin shi ya bayyana amma kanshin shi ya boyo, wato ishara akan inda da wani turare da in mace ta shafa ko da an ga kalar shi ashe babu laifi kenan, dan mace ta sanya wani sutura mai kala, sai dai kalan kai ya zama ado, kun ga atamfa tana da kala amma kalan ado ne, amma in duka yellow ne, duka ja ne, duka kore, duka fari, to babu laifi. Sai dai kuma wasu suna mai da hijabin fa al'amarin gayu, sai a ce kala kaza da kala kaza in kika hada yana macin, wai ita yar gayu ce yar boko ce, dan haka sai a ce kin ga in kika sa fari kasa kika sa kore sai kiga yayi macin, ko kuma in kika sa fari kasa kika sa ja ko baki ko blue sai kiga yayi macin, to duk wannan kuskure ne, wato ado kenan take son ta yi da abun, a ana son ki bi shari'a ne kawai. Allah ya shiryar da mu. Sannan an samu mata na sahabbai da tabi'ai suna yin ainihin haka, kamar yadda Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar a cikin littafin shi al-musannaf mujalladi na 8 shafi na 371 zuwa 372 aka ce ibrahim an-nakhai yace annahu kana yadkhulu ma al-qama wal-aswad ala azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fayarahunna fil lahf al-ahmar wasu manyan malamai cikin tabi'ai da alqama da al-aswad da ainihin wato ibrahim an-nakhai in sun shiga gidan annabi za su dauki karatu ne za su gaishe su ne za su je su ziyarce su ne suna ganin matan annabi suna sanya hijabi ja lillibi ja tufafi ja babu laifi akan haka haka ainihin ibnu abi mulaika yake ra'aitu ala ummi salamata dir'an wa milhafa masbughatayn bil asfar na ga matar annabi mai suna ummu salama ta sanya ainihin doguwar riga da kuma mayafi yalo dan haka kun ji jama'a ta sa hijabi da ainihin riga yalo matar annabi ce ummu salama haka nan al-qasim dan muhammad dan abubakar siddiq wato jikan abubakar siddiq yace anna aisha ta kanat talbasu siyabal mu'asfara wa hiya muhrima aisha tana aikin haji ko umra ana ganin ta takan sa kaya yalo domin matan suna aikin haji ko umra ba dole su sa fari irin yadda maza ke sawa ba ita za ta dauki harama aikin hajjinta da umarta a cikin tufafin ta sai dai ku kiyaye ko da muka ce ki rinka rufe fuskarki da tafukan hannayenki ki sani da cewa in kina aikin haji ko umra to ainihin haramun ne ki rufe fuskarki haramun ne ki rufe hannunki Allahumma sai aka ce ko in kin zo wurin da mazaje suke sai ki kauda kanki ko kuma ki ainihin rufe fuskarki to aka ce Aisha tana sanya yalon kaya sannan kuma dai al-qasim ya sake cewa anna aisha kanat talbasu siyaba al-muwarrada bil asfar wa hiya muhrima aisha tana sanya tufafin da aka rina shi da za'afaran kamar yalo kenan sannan hisham yace ya karbo daga fatimatu yar munzir to kun ji ko mata kun ji hisham mijinta ne aka ce ya karbo hadisi daga wurinta dama haka yake yana cikin bukhari ma hadisin sallar kusufi asma'u yar Abubakar ita ce kakarsu ita ta haifi uwar wannan ita ta haifi uban wannan sai aka hada su aure jikokin Abubakar Siddiq ne Hisham da Fatima sai aka hada su aure da aka hada su aure sai zama shi kam alhamdulillah ba karatun dai ita kuma malama ce to sai ta zauna tana biya mishi karatun shi kuma ba wani jin kunya sai yazo mai ce matata Asma'u ta koya mini yanzu to gashi shine yace ya karbo daga matar shi ainihin wato afwan matar shi Fatima ta gaya mai cewa anna asma'a kanat talbasul mu'asfar wa hiya muhrima asma'u mata ainihin az-zubair dan awam yar gidan abubakar siddiq yar aisha ta kasance ita ma tana sanya tufafi fari a wato yalo haka sa'idu dan jubair almajirin abdullahi dan abbas annahu ra'a ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tatufu bil baiti wa 'alayha siyabun mu'asfara shi kuma yace ya ga wata mata cikin matan annabi tana tawafin ka'aba tana sanye da yalan tufafi shi yasa mata babu laifi a kiyaye zaki iya sanya kowane irin kala kike so na hijabi ko jilbabi ba sai lalle baki ba wannan ainihin aqidar cewa sai baki din gaskiya tafi ga matan da basu san addini ba ko kuma matan da ainihin wato galibi suke fitowa irin kasashen Iran da sauransu matan yan Shi'a da sauran makamantan haka duk hijabin da kika samu kike sa baki ba sai su rinka neman su galle finki to wannan mummunan kuskure ne wajibi ne a san halaccin kowane irin tufafi mace za ta sa namiji ne aka hana shi sanya yalon tufafi ko kuma mai ruwan ainihin goro amma mace tana iya sanya kowane irin hijabi kowane irin kala tana iya sanyawa sharadi na biyu kenan kai ya zama akwai ado a jiki to akwai wasu riguna da ake zuwa da su mata suna sawa daga kasashen Makka da Madina ake zuwa da su za ku ga hannun su an yi mishi ado haka duk wannan ado ne fa ko kuma kasar riga an yi ado ko kuma wuyan tun daga wuyan haka an yi ado har kasa ga botura an sa to ba botiran muke musu ba amma ado da ake yi wannan shine ba daidai ba in har da zan ta goma mai ado ce sai ki sawo bangajejen hijabi ya rufe ta ya rufe adan ya rufe ku gaba daya lillibi kenan sharadi na biyu kenan karki sa tufafi mai ado ki fita karki ainihin sanya tufafin da shi kanshi ado ne ki fita bazan gushe ba ina ƙara jin hankalin mata kowace mace ta ce mijinta ya dinka mata katon hijabi da zai lullube ta gaba daya in ko ba haka ba to ya dinka miki doguwar riga sai ki rinka hadawa da wannan hijabin da ya tsaya miki iya gwiwa sai ki sa doguwar riga ki sannan sai ki kawo hijabi ki sa anan ne wata matsala take tasowa cewa an ga wasu mata na sa safa shin dole ne mata su sa safan nan wasu ma suna cewa ai ma dai bid'a ce ƙetare iyaka ne babu kyau a gaskiya ba haka magana take ba safa dai kowa sani sutura ce in kana da bukata zaka iya sawa kana jin sanyi ko kuma kana da bukata sai ka sa a bakka to amma in mace ta sa ne da nufin ta rufe kafarta babu laifi akan haka musamman matar da ya zama hijabin ta bai kai mata ba tufafinta ana iya ganin kafarta sai ta ce to tunda dai bata samu yadda za ta dinka dogo ba ko ta kara bari ta sa safa dan ta rufe kafarta wannan babu laifi akan haka ko kuma tufafin ya wadata amma sai ta ce bari ta ainihin sanya safa saboda za a zo irin yadda ake zauna a makaranta ta bude kafarta nan dan kai zan ana kallon kafarta domin mace fa ainihin wato kafarta nan ku fahimta nan saman kafar mace to al'aura ne mata sai su kiyaye wannan nan kasa ne aka ce an yi ahuwa akai kasan tafin kasa can da ke taka kasa nan ne aka yi ahuwa ina ma'ana wannan magana da zaki zo kina sallah dan wani ya ga can kasa babu laifi amma nan in wani ya gani nan fuskar kafarki nan inda kike kunshin nan wannan haramun ne ga ya mace yasa wasu malaman fiqh suka ce in ma irin wannan ya bayyana miki a sallah sallar ki ta baci dan haka in zaki sallah sai ki ainihin saki tufafin ki ya zuba dan haka ne aka samu annabi ya ce wa mata in sun zo dinka doguwar riga su rinka ƙara dani daya haka kamar inci 7 a ce tsawon ki inci 50 ne in aka tashi gwada ki za a gwado ki dogon tufafi har ƙasa ake gwadawa ku kiyaye nan har iya nan gefen kafa ake gwadawa ba wai iya nan irin wandan maza ba a'a maza ne aka ce wandan sai dan gale ku kuma hannun ƙasa can ƙasa za a ja tip din ya kai sai tsawon ki ya kama inci 50 misali to sai tele ya kara miki ya zama 57 ko ya zama 60 da manzo Allah ya mata wa'azi sai matar shi Ummu Salama ta ce to ya manzo Allah ina tafiya ai kuma kafata za ta rinka bayyana za a rinka ganin kafata sai manzo Allah ya ce to ki sa ainihin wato kamo guda ki sa zira'i guda zira'i kamar inci 18 a ce tsawon ki inci 50 to sai ki mayar da wannan taguwa ta ki ta zama inci ainihin wato 68 ko 70 sai ya zama sauran wannan gashi wajen rabin yadi ko yadi daya yana jan kasa ne to amma saboda ɗan boko akwai ɗan iska daga cikin su in kika zo kika wuce sai a rinka miki dariya a ce da Allah dubi wannan addini ne amma sun manta an aka zo wedding ceremony in aka zo bikin aure na kafirai ana sa amarya ta ja wajen yadi 5 a ƙasa wata ma sai an rike mata ana jan shi da jela haka kamar sarauniya ingila in za ta fito wajen yadi 15 ne a ƙasa yake jan ƙasa wani lokacin sai ana rike mata wani lokacin kuma sai a sake shi haka yana ja ita ga ta can sannan ga kuma wannan jela tana yawo a ƙasa duk wannan ba a ce mata caskurege ba sai ke mumina ingila ta sai a ce ka ganta da Allah yanzu wannan addini zafin kai kawai kaza kun ga duk wannan jahilci ne suka shari'a musulunci manzo Allah ne yace tunda kin ce in kin ƙara kadan kafarki za ta bayyana wato kun ga su a lokacin ba tunanin safa ke to shi yasa muka ce in so samu ne ki sa shi ya wadata kin ga ba bukatar safa ba rikici kenan to amma baki samu ƙara shi ba sai aka ce sai ki sanya shi gurgurdan ainihin wato zira'i guda ko kuma baki samu ƙara ba sai ki iya sa safa din zira'i guda din nan da ake magana shine fa kamo guda tun daga nan gwiwar hannunki har zuwa kan yatsan ki nan haka ya kai wajen inci 18 to mata a kiyaye wannan ku daina damuwa da waɗannan yan iska da suke muku dariya yan iska ne marasa mutunci kuma duk su gama iskancin nasu za su gane daga baya cewa ku ne mutanen kirki waɗannan yan iska na fannin mu ne maza ko ku na fannin ku ne mata duk wanda yake miki shigantaka ko take miki shigantaka akan addini ba ta shekara 5 sai giganta ta je ta gama iskancin nata ta gama bleaching din ta gama goge-gogen ta gama kankare-kankaren ta gama kone-konen gashin duk kuma ta dawo ita ma tana sa hijabi wato da can ta so ta miki asara ne yar a fasa ce kowa ta rasa ita yanzu duniya tana kanta don haka ta nemi ki shegantaka ke ma ki lalace yadda ta lalace shi yasa abin sai an daure fa iskancin nan da ko ga ane muku don kuna sa hijabi wallahi ku aje can tarihin musulunci ma matan da suka rayu shekara 20 da suka wuce waɗanda aka fara izala da su babu irin shegantaka da basu gani maza a yi musu shegantaka a ce mai gemu kamar gemun bunsu kai na san fa a ƙasan nan ne a wata jiha daga cikin jihohin musulmi na arewa akwai sarkin da ɗai dan ɗan izala ne ba su ƙaunar shi sai aka sama bunsuru mai gemu naɗi aka zo ana dukan bunsurin ne yana kuka sai da bunsurin ne ya mutu ana dukan shi ana dukan dan izala wannan dishi shegantaka ce ga addini kuma waɗannan ƴan iskan da suke ganin suna da iyayen gida America ko Ingila in kristanci America da Ingila suke bi shin a cikin Bible ai an tsine wa duk matar da ta bayyana gashin ta wani ya gani a cikin Bible har shi yasa aka ce duk matar da ta je ranar zuwa coci ta je service ta je ibada da kanta a bude Allah ya tsine mata kuma ba zai karbi ibadar ta ba a ranar shi yasa za ku ga kowace kafira ko ranar Lahadi duk yadda ta sa guntun siket sai ta dan ka dan kallabi kuma ta dan kife kanta saboda kada tsine mata albarka to saboda haka ku kiyaye waɗannan abubuwan ku daina jin kunya ku ringa koyawa ƴaƴanku in zaki aike ta waje ta fiki sai mun manja sai kice dauko hijabin ki kisa ku ringa koya musu tarbiya shi yasa ko ga addinin musulunci baya kaunar hoto baya kaunar gunki amma addini yace a bar ƴaƴa kanana ƴan mata su wasa da ƴar baby me yasa saboda tarbiya dan ta saba goya ƴar baby din nan shine za ku ga in ta taso ita shekarar ta biyar kina da ƴan labubuwa ƴa ko dan labubun da sai kiga ƴar shekara biyar din nan tana goya miki dan labubun dan nan saboda ta saba goya ƴar bebinta ashe goyon ƴar bebin tarbiya ce dan tuwon kasan nan da take ana kifawa ana ganin abun banza ne a'a ba abun banza bane ku daina kifan musu wasan nan da take yi wannan tana tuwon kasa tana cewa tana ba ƴarta mama tana koyan tarbiyar yadda za ta yi ne in ta girma dan haka ka a hana ta shi yasa sai ku ga da namiji in dai ba lalacewa ya ba dan karami baya cewa a bashi ƴar bebi baya cewa zai tuwon kasa shi sai dai ku ga yana wasa da doki yana wasa da keke yana wasan ganganci yana wasan yaki takwatako kaza ayyukan wahala ita kuma mace sai ku ga ƴar karama tana ayyuka irin yadda za ta yi in ta girma to abin da ake cewa kenan shi yasa mata sai ku kiyaye wannan gaskiya saboda Allah hijabin ku ya rinka sauka kowacce ta sa a dinka mata hijabi wadatacce yalwatacce dogo mai fadi mai kauri mun gane wannan da kyau ko babu wani abin jin kunya domin yanzu an gama kaiwa matuƙa ta ci gaba tunda a da kamar yadda muka faɗi a ɗazu za a sa guntun hijabi wadda ta sa guntun hijabin nan fa a lokacin nan ita ake wa shegantaka aka zo ana haɗawa da riga aka zo yanzu a saki rigar doguwa to a ƙara kuma a ƙara abin armashi ya zama an kife an rufe fuska duk wanda ya muku shegantaka ku tabbatar da cewa ya zama ba ma guji duk matar da ta sanya niqabi ta rufe fuskarta ko ta sa hijabi ta rufe jikinta wani ya mata shegantaka Allahumma sai dai irin yaran nan kanana wanda ba su san addini ba ba su san rayuwa ba sai rinka mata kulle kulle idan ki yana tunanki to wannan ba matsa amma babban mutum yace da Allah dubo ta shegantaka kuma to kun ga wannan haramun ne sai sa mata a dage haka kamar yadda na faɗa ƙarara in kuka je kuka faɗa mazajen ku ai an ce a rinka sa hijabi babba a rinka sa jilbabi a rinka rufe fuska in an ce a to waye billo da wannan sabon addinin ku ce a Allah ne ya kawo ba rashin kunya kika yi ba to waye ba ku fatawa ku ce ni ne ba komai ni da mazaji kullun akan mizanin shi nake amma dai sai an faɗi addinin Allah an gyara Allah ya shiryar da mu to wannan ainihi shine sharadi na biyu to dangane da sharadi na uku ga lokaci yayi ina ainihin fatan za mu tsaya mu karanta tambayoyin mu ba da ansa gobe sai a zo a karasa wannan lacca sai kuma mu dasa akan laccar gobe ina so za mu yi lacca akan abin da ya shafi aqida shin su wane ne salaf
suwa nene salafiya kuma menene salafiyanci domin mutane suna cewa ga wata aqida an shigo da ita wai ana cewa salaf to zamu bayani salaf dai sune annabi da sahabbai da tabi'ai suwaye salafiya sune waɗanda suka biyo bayan su suna kwaikwayon aiki irin nasu to me salafiyanci shine aiki da alqur'ani da hadisi irin yadda annabi ya aikin da su amma waɗannan abubuwan suna da buƙatar ai bayani a gobe insha Allah sannan zamu tabo bayani dangane da shi'a zamu tabo bayani dangane da shi'a saboda mata yanzu aka koma ana yaudara alhamdulillah Allah ya taimake mu muna tawa'azi azagi ubanmu ai mana sharri ai mana kazafi ajefe mu ai mana wulakanci to mun dai ci yaki game da maza ba wani namiji da zaki gani yanzu cikin maza 10 kiga maza biyu suna da awazu yan shi'a ne sai dai jahilai dan haka da awa ta yi kyau shi yasa muke ta ƙara yadawa mu ne wa'azi Gombe ne mu ne Yola ne mu ne Taraba ne mu ne ina ne bayan sallan nan sai mun je garuruka sun fi 20 duk za a je ai wa'azi ai ta wayar da kan musulmi maza da mata to amma mata sai aka koma mata ne ake lallaba ana dan lallashin su bi shi'a to shi yasa wajibi a wayar da kan shi an cin nan asalin shi da ƙarshen shi da reshen shi shine a zagi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam a zagi sahabbai Aisha matar manzon Allah a ce wai Aisha mazinaciya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha matar manzon Allah jama'a ku duba wannan iskanci manzon Allah tun bai aure ta ba yace yayi mafarki sai ji an rufe mace akan doki ko akan raƙumi sai ya ce ga matarka a mafarki fa yace sai bude sai ga Aisha ce yace sai da mafarki da Aisha so biyu haka ko so uku yace dan haka ke mata ta ce duniya da lahira zai yi yar iska ta zama mata annabi wannan irin cin mutunci ne kenan wannan ba aiwa annabi ba kace kana son mutum amma kace matar shi yar iska ce sai da yake wani dan shi'a a cikin littafin shi mai suna tafsirul mizan yace kai Aisha ba ma wai ita ta shiga wuta ba maniyin manzon Allah ma dake jikinta sai ya ci wuta to shine gobe duk zamu zo mu bayyana muku waɗannan abubuwa kuma gayyatar mu da muke mu kowa muke gayyata mu duk mun ce kowa ya taho har masu zagin mu da yan shi'an ne da yan dariƙan da yan kowa kowa ya zo ya ji wa'azi ba magana mu bace magana Allah ce ba mu ce sai kai namu wai ka zo ba a mu kowa namu ne duk ku taho baki daya aje ayo gayyata matan yan shi'an ne matan yan wane ne matan yan wane ne matan kowa su zo har matan kristocin za su zo su ji wa'azi Allah bai hana ba Allah yake wa in ahadun minal mushrikin istajaraka li yasma'a kalam Allah fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah in wani cikin kafirai yace maka zan zo masallacin ku zan ji wa'azi aka ce kai ka taho da shi ka saka shi cikin alfarma masallacin dai ba na Ka'aba bane ka bar shi ya shigo yazo ya zauna ya ji wa'azi yana musulmi yana kafirin shi in ya gama jin wa'azi aka ce summa ablighu manahu ka dauke shi ka kai shi anguwar su inda zai samu aminci ta iya yi wanka bar shi ya tafi yaran anguwa su rinka mishi iskanci yayi ga Kirista ya ji wa'azi yo to in aka ce za su yi mai wannan aka ce ka dauke shi ka raka shi har inda zai samu kwanciyar hankali ba lallai bane sai ya musulunta anan take amma in ya ji yana nan wata rana alhamdulillah sai ku ga ya musulunta ko kuma ya kyakkyawa fahimta addinin musulunci ai wani kafiri ya taba zuwa nan masallacin da magariba muna ainihin karatu shi ya zo ganin wani ne sai aka ce ai wani yana a wurin ainihin karatu shi kuma sai ya zauna nan gaban masallaci ya ji wa'azi sai ya ce kai shi ko ya ji dadin wa'azin nan da za a bar shi wallahi shi da ya rinka zuwa sai aka ce ba abin da zai hana ka rinka zuwa don haka in ya samu lokaci sai ya dan lallabo sadaf sai zo sai zauna daidai inda ake aje abin alwala din nan ya ji wa'azin aka gama ya tashi ya tafi shi har na ce ma ko gaya mishi in ma yana so ya shigo masallaci dafa'an ya shigo ya zauna ba wanda ya hana masallacin Ka'aba aka ce bai halatta su shiga ba amma masallaci za a iya shimfiɗa mishi da duma ya zauna ya ji wa'azi in ya gama ya tashi ya tafi shi musulunci bai hana ba da'awa muke shi yasa kowa a je a gayyato ta gobe kowa ta zo wa'azi a ce ana da wa'azi za a karasa wa'azin da aka fara yau insha Allah ta'ala sannan kuma za a ci gaba da ikon Allah sannan za mu yi bayani a gobe in Allah so dangane da haƙoƙin da suka shafi mataye waɗanda mazaje za su rinka ainihin ai mata haƙoƙin maza da mata ya kamata su rinka kula da su dan abun biyu ne maza akwai haƙoƙin mata akan su to in mun tasa su gaba haka muke fadi
shi yasa har sai aje ana cewa ai Malam Albani dai wallahi dai mu dai sai ta mana karan tsaye ya ta goyen bayan mata to kuma mata ma an aka zo aka yi musu wa'azi ana faɗa musu haƙoƙin maza a kansu sai su ce wallahi dai ana dai ta goyen bayan maza a wa'azi kowa ane mai daidai da yadda ya dace in ka sai katuwar mota tan tebur sai ka je ka zuba mata gas in ka sai karamar mota sai ka zuba mata man fetur haka ake wani bangaren na inji ruwa ake sawa wani bangaren bakin mai wani bangaren fetur wani wurin gas komai da yadda ake yin shi Allah ya shiryar da mu to me takaddar farko tace don Allah tana bukata a taimaka mata da addu'a to muna taimakawa da addu'ar Allah ya biya miki bukatunki Allah ya tsare ki da sharri daga sharri mu ma Allah ya biya mana namu bukatun Allah ya tsare mu daga sharri wannan kuma tace mutum ne yana cikin aikin office sai ya menene sai ya wayi gari safiya idi ba a biya shi ba albashi ba a biya shi albashi ba kuma ba shi da wani hatsi da zai ainihin yi zakkar fidda kai to zakkar ta tashi akan shi kenan wato ma'aikaci ne an waye gari idi ba a biya shi albashi ba kuma ba yi da halin hatsi a gidan shi to zakka ta fadi akan shi domin sharadin zakkar fidda kai sai in ka waye gari kana cikin wadata wadatar da zaka ci kai da iyalanka da waɗanda nauyin su ke kanka abin da ya ragu to shine ainihin zakai wa zakkar fidda kai ina fata an gane abin da ya ragu to shine ainihin ake wa zakkar fidda kai don haka ku kiyaye wannan shine sharadin ingancin zakka ainihin ta fidda kai ka sa kasar nabi ko to jama'a mun gane wannan da kyau sharadin ingancin zakkar fidda kai a ce ayini kana cin shinkafa tiya biyu a gidanka safe da rana da daddare sai ka waye gari kana da shinkafar ka ita kenan tiya biyu to zakkar fidda kai ta fada akan ka sai a ci a koshi a gidanka Allah kuma ya karba wata ran kai in ko ka waye gari kana da tiya biyar to sai ka ainihin yi abincin yau abin da ya rage kuma sai ka fitar wa kanka ka fitar wa da iyalanka to in abin ba zai isa ka fitar wa da duk mutan gidan ba sai ka fitar wa da al-aqrab fal-aqrab waye ya fi kusa a fitar wa da wance da wance da wance sannan a zo kan yan kananan yara to wanda ya ragu akan shi kuma bai samu ba shike zakar fidda kai farilla ce wajibi ne manzo Allah ya farlanta ta sallallahu alaihi wasallam yaro da babba ana fitar wa mace da namiji da da bawa abinda muke nufi yanzu in kana da house boy ko kana da driver a gidanka ko mai gadin gidanka ko irin yara masu aikace aikace duk zaka fitar musu zakar fidda kai matukar dai musulmi ne mazajen su da matayen su kuma zakar fidda kai ana bada ita ne kan a fita sallar idi don haka malamai suka ce za a iya bayar da ita tun cikin azumi Abu Huraira tun cikin azumi yake zuwa yana tattaro zakar fidda kan mutane to zaka iya bada ita ana sauran sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu in ka san cewa sallah za ta zo ta same ka insha Allah cikin wadata kuma ana bayar da abinci ne irin abincin da ake ci shinkafa masara gero dawa wake gwargwadon abin da ake ci kuma mudunnabi ake bayarwa guda hudu a ci ko a zuba a ci ko a zuba a ci ko a zuba wannan mudu wanda yake kamar cup shine sa'i guda to kowanne sa'i guda yana dauke da mudunnabi guda hudu to mutum ɗaya kenan duk mutum hudu za a bada hudu a madadin shi duk mutum daya za a bada hudu a madadin shi sa'i guda kenan ko da jariri ne don haka mu kiyaye wannan sai dai kuskuren da wasu suke yi ba daidai bane da wasu in suka auna sai su shafe kan an haka auna a zubawa Allah duka in ba haka ba sai mutum ya zama wailulul mutaffifin kai in ka je aunowa a cika maka hadda tozo yanzu in ka je aunowa dan Allah ba ai maka tozon nan ane maka haka ce a dan kara haka ga mutum ma yana tattarbowa dama da hagu haka yana dan tattarawa to amma shi in yaje aunawa Allah sai ya rage Allah yace ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyawmin adhim masu yin irin wannan anya ba su jin tsoron ba sa zatan ma za a tashe su ranar kiyama ne ai ko tsammanin kiyama kake baka da tabbas ma bai kamata ya haka kai haka balle kai mumini da kake da tabbas don haka mata a kiyaye in kika fitar da zakar fidda kan nan kimar maza ki bayar kake aje ta sai an da sallar idi in aka da sallar idi to baki da lada na zakar fidda kan kuma dole ki bayar sai dai ki samu ladan sadaka ta yau da kullun kawai to shi yasa da zarar an fitar sai ai kokari a bayar shi yasa yana da kyau in ana da hali sai a fitar tun da daddare a aika da ita da daddaren ne ko da safe kafin dai a fita sallar idi kamar layya ce in mutun yayin layya kafin a fita sallar idi kun ga ya zama naman sallah ba ladan layya sai an da sallar idi liman ya yanka nashi don haka sai a kiyaye wannan kuma zakafin da kai ba za a iya bada kima ba wato ki dibi kudi ki bayar madadinta a aka ce wannan ba daidai bane sai inda a ce mawadatan ai su talakawan da za a ba dukkanin su sun wadata duk sun samu shinkafa masara gero wake to sai wasu kuma sai su biya ta su zakafin da kan da kiyasin kudi don a taimaka wa su fakiran nan talakawa su samu na cefa ne sannan ba a kari karki ga cewa tunda sa'i ya kusa daidai da tiya ki ringa auna tiya ɗaya ɗaya a ki ringa auna sa'i din yaso in kika gama kuma kika iya ƙara wa su masu bukata kuma miskinai da fakirai ake ba naka ce miskini ba sai lalle kuturu ko gurgu ko makaho ba ko masaki a'a wanda ba shi da wadata shi yake ba zakafin da kai in kuka gane wannan da kyau ashe za ku fahimci kuskuren wasu ka wani talaka ne amma sai a ce to ai lafiyar shi kalau a talakawa aka ce a ba da miskinai akwai kuturun da yake yafi mai hannu wadata akwai makawan da yafi mai ido wadata menene yake kashe shi mun an gane wannan da kyau ko saboda haka in kuka gane wannan za ku ga ashe lallai zakafin da kai za a ba da ita ne ga duk wanda ta dace me tambaya ta gaba kuma ta ce mutumin da ya mutu ba shi da uwa ba shi da uba sai guda daya wanda suke uwa daya wato ina ga sai dan uwa kenan wanda suke uwa daya da kuma sauran ainihin waɗanda suke uba daya to yaya rabon gadon shi to wannan mai tambayar da Allah ta ba mu sarari zuwa gobe sai ce da baki don ce mana kwatance da kyau domin matsalolin rabon gado da matsalolin aure wani lokacin in akai bayani baka fahimta ba sai ka je ka bada fatawa sai kuma aje a yi yadda ka faɗa din nan sai aje a ce ai malam wane ne yace ƙarshen ta kuma kai baka fahimci tambayar bane yanzu kamar wannan dai akwai buƙatar ita ce mana bayani amma saboda ƙurarren lokaci za mu aje ta in Allah ya so sai gobe sai ta in tana kusa sai ta matso ke mana bayani da baki in ya so sai a faɗi yadda gado zai kasance insha Allah wannan kuma ta ce wai shin za a iya menene sai za a iya ba ɗan ɗari kafin da kai to musulmi dai ana ba su fi da kai waɗannan mutanenmu da ke cewa su ɗan ɗari ne wasu ma ba su ɗan ɗari ba don kun ji suna zikiri la ilaha la ilaha ko ina la allahumma salli ala muhammad sayyidina muhammadin al-fatih ai ba su san ɗari ba mafi yawancinsu wallahi mafi yawancinsu ba su faɗa aƙidar kafirci ba matsalar da take faruwa sun kasa fahimta abin da mu da irinmu muke magana mu ba su muke suka ba muna suka dariƙa ne dariƙa ce ba addini ba su an cusa musu abu ne da jahilci ba su sani so da haka ba muna kafirta su ala a ayanihim bane akan dede wasu a muna cewa ita din ba addini bace amma kai in ka samu kanka a ciki sai a tsaya a dube ka tukuna kai yaya mafi yawancin masu dariƙa a ƙasar nan ko kun san ba san dariƙa ba misali malam yahuza wanda ya rasu nan cikin garin zariya ya rubuta cewa yana cikin sharadin wazifa fa yin zikirin nan da suke in za ka yi kai a sirrance ka da wani yaji yana cikin littafin shi amma abin takeici su a lasifika ma suke sawa kun gani kun ga ashe ya nuna ba su ma san dariƙar ba ke shi sa matukar mutum musulmi ne dan uwanka zaka dauki ainihin zaka zaka bashi insha Allah kuma matukar ya cika sharadin kasancewar shi fakiri talaka miskini menene hukuncin wanda ya saki matan shi to ina jin matar shi ne zazzaganci ta yi kenan ya saki matar shi saki uku yana halin maye za a iya komawa da ita gaskiya ingantacciyar magana malamai suka ce mutumin da yake cikin maye in ya saki sakin bai yiwu mayan nan ko da gangan ne ko kuma da kuskure ya faru a ce dan giya ya je ya sha giya ya mankas yana zuwa sai ya ce ya sake ta saki ɗaya mata saki uku ya gaba ɗaya sakin bai yiwu ba wannan ita ce ingantacciyar magana ku karanta littafin ighasatul lahfan amma sayyidi shaitan na al-imam شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية للتاف زاد المعاد لابن القيم للتاف
فكر السنة نائنهن سيد سابق قسكيا تنجيا كو تماي كو واندي سوما كو مي فرفاتيا كو إلو وانن ده هنكاليش يغوشي
من يسكي سكين بيوبا wannan na daga cikin mas'alolin ma da zamu tattauna a tafsirin da muke na ainihin tafsirin alqur'ani wanda muna fatan zai bayyana a cikin kasar na 52 zuwa 53 da 4 zamu bayyana duk waɗannan abubuwa insha Allah akwai da dama sakin mutanen da in sun yi bayo ba kamar mutumin da ya shiga halin fushi fushin da ya fita daga hayyacin shi idan yana fadin maganar da bai ma san ma'ana abin da yake fadi ba malamai suka ce in yayi magana ta saki wannan sakin shi bai zartuwa Naga ku karanta fiqh sunna mujalladi na biyu suka ce ba za a hada wa mutum bulalar shan giya da kuma zartar da sakin matar shi ba sai dai ya ji da bulalar kawai saki kuma matar shi ta zauna daren da kam Allah ya shirye da mu wannan kuma tace don Allah ina son bayani akan cewa wai ba tare muke de da Saudiya ko a gaskiya ne ba rana ɗaya muka da azumi da Saudiya ba mu mun dauki azumi nan ranar yaushe Lahadi ko su kuma sun dauka ranar Litinin ni ban dau azumi ran da aka dauka ba saboda ina lafiya Nasarawa state ni matafi ne nayi tafiya mun je wa'azi ranar juma'a ya kamata ma ayi wa'azi nan na bazare ma ba ni ne limancin juma'a masallacin nan na tafi mota ta ta lalace na fita garin Abuja ke da daddare kuma dama dare zan tsara in bi hanya da daddare dan haka anan dai a takaice a daji na kwana abokin tafiya ta nace mar ma zai hawo mota haya ya wuce je ga musu ya don Allah ina nan a hanya amma an gyara mota ta insha Allah da safi zan tafi riwaya aka gyara mota wajen 12 na rana na buga na tafi ita ce rana asaba muka je aka yi wa'azi na kwana ran lahadi sai aka ce an ga wata muna cikin wa'azi ma da zamu kawo kasar na video ko na audio za ku ji muna cikin wa'azi aka ce an ga wata muka sanar jama'a an ga wata gobe ba azumi lahadi garin da muka je din nan ba wai ma fa cikin lafiya bane daga garin lafiya bare-bare kilomita 20 ne daji ne kauye ni kuma ni nake tuka mota ta ban da driver dai kenan wanda yake daga garin Doma zuwa Lafiya daga Lafiya zuwa Zaria akalla kilomita 200 ne ko 300 to ko kun san ba Zaria ma nayo ba daga nan da nazo Kefi sai na haura ne Lakwaja na kwashi kuma wata kilomita 250 da ne Lakwaja din nan kuma a wannan ainihin ranar na sake biyo dare da sake tahowa ainihin Zaria ina jin na iso gida kasar dare ku gaya mun yaya za a yi mai irin wannan ya azumi zai yiwu ni kan ba zan iya ba gaskiya ni rago ne in dai rago ne ni rago ne ku saurara ina zuwa kan wannan saurara matafi idan ba zai iya yin azumi ba Allah madaukakin sarki ya dauke mishi da Allah ya farlanta yin azumi akan dukkan ainihin wanda ya halarci watan azumi sai Allah madaukakin sarki ya ce amma mara lafiya daga cikin ku ko wanda ya kasance matafi sai ya sha bayan sallah sai ya rama ina fatan kun gane wannan to kun ji shi yasa ba a dauki azumi rana daya da ni ba na da yake nan na biyu mas'alar sai ta ainihin hadu da bayani dangane da mas'alar ganin wata a Najeriya mun yi wa'azi dangane da mas'alar ganin wata a Najeriya kuma na ce gaskiya saboda Allah shakka mai girma ta shige mu akan ganin watan Najeriya don haka sai muka ce to mu kan zamu rinka amfani da sanarwar ganin wata na Saudiya me yasa muke shakka akan ganin watan Najeriya saboda Bahaushe yana cewa mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba ina fatan ku natsu da kyau ku fahimci bayanan nan ga suka ma haka sai a ce mana an ga wata a kasan nan sai mu dauki azumi muka dauki azumi ana nan tiryan aka tafi a ran nan Saudiya bata dauka ba mu ba muna kwaikwayon Saudiya bane amma zamu fadi me yasa muka amince da lissafin ganin watan Saudiya amma ba kwaikwayon su muke ba amma mun zabe su ne tsakanin kasashen musulunci na duniya sai muka ce zamu rinka bin lissafin ganin watan su domin wasu dalilai waɗanda zan zo in bayyana ba da dadewan nan ba bayanan nan su ne kamar haka in aka ce an ga wata a Najeriya sai ainihin ƙarshe an zo an yi an gama azumi 29 a sake cewa an ga wata azumin mu da sallan mu su saba da na Saudi Arabia ana nan sai kuma babban sallah ta zo idan babban sallah ta zo sai lissafin watan mu sai zama ya sake saba da na Saudi saboda ya saba tun daga karamar sallah to in aka zo sai a ce to yau jajiberin babban sallah yau ita ce ranar 9 ga wata mu a wurin mu to 9 ga wata a wurin mu gobe ne sallah babba su kuma Saudiya sai zama gobe da take mana sallah su kuma gobe za a hau Arafa sai rikici to wanne za a dauka shin za mu yi sallah ne a nan Najeriya ranar da ake hawan Arafa a can to in muka yi haka mun tsaya akan lissafin mu kenan ko to amma fa kun san abin da muke hukuntawa shine duk wanda ya aikin haji wannan shekara aikin hajin shi ya lalace domin muna cewa ya hau Arafa ainihin wato bayan Arafa ta wuce kenan kun ji daya na biyu ko kuma mu rusa lissafin mu in muka rusa lissafin mu shine sai mu aje cewa gobe ba sallah babba ba gobe ne Arafa kun gane wannan to muka ce gobe ne Arafa mun dau lissafin Saudiya kenan ko to azumin mu na farko ya rushe kenan ku tsaya da kyau ku na hukuncin haka yake in muka rusa lissafin muka dawo muka bina su muka ce tunda sun ce gobe ne Arafa to mu ma mun fasa hawan sallah gobe ne mu ma Arafa to azumin mu daya da muka yi tunda bamu dauka tare da su ba to mun nuna bai yiwu ba kenan tunda azumin mu bai yiwu ba in aka dauko fikihun malikiya fatawan maliku da malikiya sai a ce duk mutumin Najeriya zai rama azumi daya kenan zai rama wata biyu ya kafara wata biyu in aka dauko fatawar Shafi'iyya sai su ce a in aka rama kadai ya isa amma Ibnu Taymiya sai yake cewa inda kuskure ne haka ta faru wato kun dauki azumi a rana kaza sai daga ƙarshe ku da kanku kuka gane cewa gaskiya wannan rana ashe ba wata aka gani ba shirme ne akai Ibnu Taymiya yake ingantacciyar magana babu komai akan haka haka ya fadi a cikin littafin shi Ikhtiyaratul Fiqhiyya to mu wannan fatawa ta Ibnu Taymiya ita muka dauka shi yasa 1995 haka ta faru a kasar nan sai muka ce to shikenan mu abin da muke ga yafi dacewa mu mutanen Najeriya mu rusa lissafin mu mu ainihin yi sallah daidai da Saudiya ran da suka ce Arafa din nan za a hawo Arafa mu ma mu hakura ran nan ne Arafa mu yi azumin Arafa kashe gari sallah ayi sallah to azumi guda ɗaya na farko fa za a rama sannan kuma a zo a rama daidai da a cike da Saudiya tunda su aka da aka bi lissafi sai muka ce a'a me yasa muka ce saboda kuskure ne Allah ba zai kama mu da kuskure ba muka kawo littafai muka faɗi na daga cikin su Ikhtiyaratul Fiqhiyya ta Ibnu Taymiya da kuma wannan littafi mai mujalladi biyu Majmu'atu Rasail na ainihin Sheikh Abdullahi Ali Sheikh da muka kawo waɗannan duk muka bayyana sai muka ce to a guji gaba wannan 1995 kenan yau shekara biyar an kira mu taro masallacin Juma'a na tudun wada kofar gidan Margaya Alhaji Harun Tsanja Allah ya gafarta mishi ana nan sai kuma aka sake maimaita irin wannan a bara ma aka sake maimaita haka muka zo daga baya aka ce to Saudiya za su yi sallah GB mu ko muka ce a gobe za mu ina gaya muku an bugo mini waya ya fi so 100 sai da ya kai dinna tsuntsunke kan wayoyi na dan in bacci ina kwance sai in ji gar daga ina daga Gombe wallahi malam kaza sai in ce to Allah dai ya kiyaye ku je ku tambayi malam ka taimake mu da fatawa sai in tsinke sai in aje gar daga Yola daga Ilori daga Adama daga Taraba daga haka kusan duk kasan nan kwana aka yi ni wallahi sai da ya kai na kasa bacci sai da na tsuntsunke kawunan wayoyin tukuna ne kwanciya ta na kince musu komai dan duk irin wannan rikicin ya faru duk abin da kace wa mutane
daga baya kai kanka sai ka gane kai shiru. Misali, in ka ce musu to shikenan ku dauki lissafin Saudiya. Dan haka yanzu mu hakura karmi sallah sai ran da Saudiya za su. Sai zama masallacin Idi garin su ba a yaddare wannan maganar ba. Za a fita Idi su sa ki fita? To. Ko kuma ka ce musu a to shikenan ku kafe akan lissafin ku. In suka ce sun kafe akan lissafin su, sai zama masallacin Idi garin su sai a ce a za a canza lissafin. Ko kuma su je su ainihin biyar da aka ce din duk garin da su da limaman su na Idi a hado akan haka. Daga baya idan aka zo sai kuma zuwa na tambaya to za a rama azumin? Sai ka ce ba za a rama ba, za a yi kafara ba za a yi ba, tunda kuskure ne. To amma kuskure gobe kai jibi kai? Yanzu an yi wannan a 95, ba fa 95 ne aka fara ba kawai. Misali nake mana nan kurkusa shekara biyar da suka wuce an yi haka, bara an sake haka. To bana ku bi mu a hankali ko bana ko baki sai haka ta sake faruwa. Kun ji waɗannan bayanan ko? Ina son ku bi ni da kyau, na yi farin cikin wannan bayanin don yana daga abin da zan bayyana wa maza jibi in za mu rufe tafsiri. Don wani ya zo ya gaya mini magana, ni kuma na ji daɗi don ni abin da nake so. Duk abin da ya dame ka game da mu ko game da da'awarmu ka fito ka faɗa. Duk abin da kai ka ji an ce kaza, faɗi wannan abin. In shi wanda ya je yana gulma ya kasa faɗa mana, kai faɗi don mu maka maganin abin da izinin Allah. Saboda haka wannan tambaya ta yi kyau, tana daga cikin abin da ne guziri sai jibi muna wa'azi a tudun wada da daddare zan amsa ta nan ma. To mas'alar ta gaba ita ce rikicin ganin wata a Najeriya. Rikicin ganin wata a Najeriya, ina son gaya muku gaskiya, ba zan koyi muku ba, wallahi Yahudanci ya shiga cikin harka, kafirai maƙiyanmu sun shigo harkar. Da wannan harkar, da harkar rigakafi, allurar rigakafi, yau zan tsaya zan bayyana muku gaskiya akai wallahi. Yahudawa sun shigo ciki. Waɗannan irin Yahudawa su ne ake ce musu Freemasons, Masonics, Masoniyawa. Wasu Yahudawa ne su Yahudancinsu ya mafi na Yahudawa Yahudanci. Su ɓarna suke so ta yaɗu a duniya, ba wai a cikin musulmi ba kawai, cikin musulmi da kafirai. Dan haka suna nan ko kasar kasiya, ko kasar kasiya, in dai daga wurin su yake asalin kasar din. Kun san kasar din ya juye baya magana ko? Sai ku ji yana wu wu ko? To in irin nasu ne su yana magana. In ka siye shi ka birkita shi, sai ka ji ana wani disco a ciki, ana waƙoƙi, ana yabon shedan, ane wa shedan salati, ane mishi kirari. Akwai kasar din da wani malami Bature ya tona asirinsu gaba ɗaya. Ina nan da kasar din awa ɗaya minti 60. To kusan wannan Yahudancin nan da ya shigo game da harkar ganin wata ita ce, na ɗaya dai ina son da farko ku gane sarakunan nan da ke sanar da ganin wata sufa ba ruwansu da addini, watan ma ba ruwansu da shi, sai na Ramadan ɗin ya tsaya. Sannan shi sarkin nan fa ba shi ke neman ganin watan nan ko fadawan shi ba. A kawai da an zo an ce ranka ya daɗe an ga wata shikenan sai a ji a sanar. Wasu fadoji ne ma kaɗan na sani a ƙasan nan suna ɗan naɗa kwamiti na ainihin malamai wanda ake bi kawai a ji a ɗan bincika to shikenan sai a zo a sanar. In aka zo aka sanar, kun san abin da yake faruwa? Ku ji waɗannan bayanan nawa da kyau. In aka sanar an ga wata a gari kaza a rana kaza, inda za ki je garin da aka ce an ga wata a ƙasar Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko Gombe, sai ki je sai ki ga ainihin cewa wannan garin su ba su dau azumi ba. In ka ce ya ku ba ku dau azumi ba, sai su ce su ba su ga wata ba. Sai a ce ai a garinku aka ce an ga wata a rediyo, sai su ce ƙarya ake musu. Amma an jajibo sunan garinsu, an ce an ga wata a ƙauye kaza, a ƙauye kaza, a ƙauye kaza. Kuma sai ki je ki bincika sai ki ga su ƙauyen ba su ga watan ba, su ba su abin nan ba. Kin ji hadari na biyu? Hadari na ɗaya, hadari na biyu, sai a ce an ga wata a wani ƙauye kaza. Idan kuka tafi kuna binciken ina wannan ƙauyen yake a cikin wannan ƙaramar hukuma a wannan jihar, sai zama ma duk ƙauyen babu wani wuri mai suna irin wannan. Duk garin, duk ƙaramar hukumar, sai a ce an ga wata a wani gari mai suna kaza. Sai ki je ki ta neman shin a ƙasar Katsina ko Kano ko Sokoto ko Zamfara ko Gombe a ina ne ƙauye kaza yake, sai su ce ba wani ƙauye kaza mai suna kaza. Kun ji abu na biyu? Abu na uku,
sai ya zan a ilmance an tsaya an tsai da kyakkyawan bincike mafi yawancin ranakun da ake sanar da cewa an ga wata a Najeriya to waɗannan ana kiransu day of conjunctions wato ranar cincirun dan haduwar duniya da rana da wata akan layi daya da duniya da rana da wata sai su hadu ainihin akan layi daya sai zama duniya ta kare wata a wannan rana babu yadda za a yi fita domin wata da kuka gani da kuke jin ana cewa jaririn wata gaskiya ne jariri din ne da kuke ji kamar yadda kika san kina haihuwar da girma yake da kwanaki da watanni da shekara haka wata in ya fito sai duniya ta kare shi yana awa 7 da fitowa yana awa 5 da fitowa ba za a ganshi ba aka ce sai ya kai kamar awa 17 kamar da haihuwa kenan sannan za a iya ganin shi to sai malaman kimiya suka tabbatar da cewa a bana ba zai yi watan Ramadan ya fito ranar Asabar ba saboda ranar Asabar din nan an haife shi amma bai isa fitowa yadda za a ganshi a sararin duniyar nan ba domin bai wuce awa 9 da ainihin bayyana ba dan haka awa 9 da bayyana to bai gama gota duniya ba yadda zai fito a cikin ta sai ya kai kamar awanni 17 wannan abun mamaki shine tun bare na zo na faɗi maganar nan a masallacin nan ran da zamu rufa tafsiri tafsirin mu na kasan na 33 sai da na faɗi wannan na kawo ainihin lacca da bayanai da wani malami ya shirya kuma injiniya ne mai suna injiniya Aliyu Abubakar Abdul Aziz ana ce mishi injiniya Aziz gidan shi yana nan a area 3 Abuja aboki na ne sai da yayin wajen shekara 3 zuwa 4 yana bincike a tsakanin Qur'ani da hadisi da kuma ilimin kimiya tunda kwararren injiniya ne kuma malami ne a nan injiniyarin na ABU ya gabatar da duk waɗannan bayanan kuma aka yi lecture da turanci a Abuja sai na zo nan na takaita mana abin na dan karanto wasu paragraphs a ciki kadan da turanci na fassara bana kuma sai wani aboki na mai suna Dr. Tilde shi kuma mutumin Plateau State ne rana ɗaya dama muka hadu a gidan injiniya Aziz a watan azumin bara muka karbi kofin wannan takardar shi kuma bana wannan Dr. Tilde yana da column guda yana da shafi guda da a cikin jaridar Weekly Trust mai fitowa duk ran juma'a juma'a biyu ta kafin azumi sai ta zubo waɗannan bayanan yana sharhi akan su a ƙarshe har yana hada da Hausa yace kai babu yadda za a ga wata a ranar Asabar ko an ce an gani ƙarya ne kuma aka yada jaridar nan duk ƙasar nan duk an karanta jaridar nan to shin menene ake da tuhuma akai in ana da tuhuma akan wannan bincike ne na kimiya to ya kamata a kafa committee bincike ai tuhuma akai to amma matsalar ita ce bata dame su ba yanzu wannan rudanin ran da muka dauki azumi nan kasar daban da ran da aka dauka a Saudiya ko to wannan bai dame su ba in an zo babbar sallah rikicin ya faru ba za su ce to shikenan bari mu kafa committee kafin nan da badi dan ai maganin rikicin ba tunda dai an yi rikicin ba na shikenan ba ruwan su kawai sai a wuce haka suke yi muku duk shekara to gaskiya saboda Allah ina gaya muku tsakani da Allah ba daidai bane mu bari addinin mu yana hannun wasu waɗanda addinin bai dame su wasu waɗanda in azumin ya kama ma za su tafi ne suna shan giya suna kwana da karuwan America wallahi ba za mu yarda addinin mu yana hannun waɗannan ba abin da ya shafe su fa game da binciken addini fa in aka sanar da wata fa a Saudi Arabia an kace kaga wata a Saudi Arabia fa ka shiga uku ka lalace fa kafa committee za a yi tsakanin malamai da ƴan sanda da sojoji da bindigogi a kanka a ce kai ya aka yi kaga wata sai an binciki mutan anguwa kuma wai mutumin kirki ne ko dan iska ne idan aka kama ka akan ƙarya ne kaga wata to kashin ka ya bushe sai dai uwarka ta haifi wani amma mu a nan ƙasar kowa sai zo yace ya ga wata kuma sai a sanar sai daga bayan an gane ƙarya ne ana ta rudani na daga cikin tambayar da injiniya Aziz ya gobe zan fito muku da takardar yace shin wai mu Najeriya muna rayuwa ne a wani wuri wanda yake mun fi ainihin wato dukkan sauran duniya saurin ganin wata ku duba ku gani duk shekara Najeriya ita ce number 1 a ce an ga wata kuma mu wata tunda muke watan mu baya cika 30 yanzu dai ku saurara ku gani
babu shakka ranar litinin za a yi sallah a Najeriya ko kai rantsuwa ba za kai kafara ba bari kuma ku gani za a ce an ga wata ranar lahadi litinin kuma sai a ce a yi sallah ana nan ana tafiya to kun san wani hadari ga masu tafiya umra ɗan uwanmu da suka tafi umra yanzu makka suna can cikin rudani haka muka samu kanmu a rudani a wasu shekaru da muka tafi umra a 1998 bara ma haka aka yi wannan rudanin ku saurara kai ka tafi da azumi a bakinka in ka je kai yau azuminka 28 ai 29 su kuma Saudiya 29 28 kana Saudiya sai ka ji an sanar cewa an ga wata a Najeriya gobe ne sallah to dan haka yanzu kai gobe ta kamata ka hau idi to amma ba za hau idi a Saudiya ba don haka sai ka cika azumi na 30 su kuma suna 29 idan ba su ga wata ba za su cika azumi 30 kai kuma fa sai kai 31 to ka zama bature kenan watan ka ya zama Disamba mai 31 to haka muka samu kanmu a wannan rudanin a wannan shekarar mutane suka yi tantambaya ta na cewa ni ba zan ce muku komai ba don duk abin da ka faɗa sai a ji a ce wane ya ce kaza shin za mu yi azumin nan 30 ne yanzu dai bana akwai abokanmu da suka tafi umra muka ce to ku kan bana yan 31 ne aka yi ta dariya to suka ce to za su yi 31 nan ne su bi Saudiya ko kuwa za su ainihin sha ruwa na ce to ku sha ruwa rana tsaka su kuma suna azumi a ce yan Najeriya gandaye ne kuma ku yi azumi 31 in kuka yi azumi 31 to ko dai ɗayan na ƙarshe ya rushe ko kuma ɗayan ku na farko ya rushe amma babu azumi 31 a musulunci sai dai 29 ko 30 to wannan rudani shine mu muka taurari bari mu fito ƙarar an gaya muku